والصلاة والسلام على رسول الله ما سوراروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة لوكتشي دكما ساكي هدوا دكو أتكين ونن شرينا أمسوشن تنبيو ينكو دكما شاور ولي ونن شيني شرم مكشي نسد تند ليا أيو شاي بيرغ وطن شعبان شكرا تدبو إيدة دري حدود 40 دبقوا وندي دي دي دا أكو غواتن بيو شكرا تدبو بيو da 26 sunana engineer Abdullahi Adam Musa kuma wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga Al-Ansar Studios da ke Sharaɗa Phase 1 Kano kamar kullum muna tare da babban malamin mu Associate Professor Abdullahi Usman Umar Gadan Kaya muna yi wa malam barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama sai take cewa za ta yi aure ne sai wanda za ta aura din sai ya ce ya riga ya yi test a garinsu sai ya turo to ita kuma sai yayanta ya ce gaskiya sai dai ya zo a je wajen yin test guda ɗaya a tare a gwada sannan abinda test ya bada sai a yi aure shi ne shi kuma wanda zai aure ta ya ce ya fasa shine take tambaya malam yin ba ta shawara ya kamata su
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu na farko shine saboda canjawan yanayi da zamani ya canja akwai rashin aminci ga yawon cututtuka maza suna dauke da cututtuka masu cutarwa da idan an san da su ba za a yi aure ba a addinance ko al'adance wasu daga cikin maza wasu daga cikin mata ma suna dauke da irin waɗannan cututtuka don haka ba laifi bane a shari'ar musulunci don to kiyayewa fadawa cikin cuta la barara wa la birara babu cuta babu cutarwa karka cuci wani kada a cutar da kai a bisa wannan ka'ida a bisa wannan nassi a je a yi gwajin jini kafin a yi aure tsakanin ma'aurata guda biyu da kuma dukkan sauran abubuwa da za a iya gwadawa da za a iya samu wadda za su iya cutar da ma'aurata idan sun yi aure don haka a matakin farko a ki gane cewa ba laifi ba ne da iyayenki suka wajabta sai an kawo takardar gwaji a lokacin da za a yi aure tsakaninku da ainihin wato abokin aurenki kuma duk uban da ya ga dama duk gidan da suke da ra'ayi ko ba su da kwanciyar hankali da nutsuwa sa iya sanyawa sharaɗi ne ba za su ba da yarsu ba sai an kawo gwaji a tabbatar da lafiyar wanda zai aure ta me dalili saboda shari'a ma ta ba da dama a yi bincike akan lafiya kuma a tabbatar da cewa miji lafiyarsa ƙalau ita ma mata lafiyarta ƙalau na ɗaya kenan na biyu hanyar yin gwajin a yau shin amana da rashin gaskiya da zamba cikin aminci ya yi yawa dangane da wasu mutanen Allah ya kawo mu lokacin da yau kana kwance kana zaune za ka iya tura kudinka a turo maka da bugaggiyar result sakamako na gwajin da ba a je aka dauke jininka ba ba kama je ba a sa maka result din da ake so ana yi kowa ya sani a ƙasar nan saboda corruption ba abin da bai shiga ba an lalace sun zuciya ta yi yawa a cikin mu'amalolinmu wani ma yana iya tura wani mai lafiya shi ya san bai da lafiya sai i tura wani mai lafiya a je a yi gwajin a maimakonsa sai ya ce a ba da sunansa kaga anan an je asibitin kuma an je an yi gwajin kuma jinin aka ɗauka amma ba wanda zai yi auren ba ne ya je yi gwajin shi ya san bai da lafiya shi ya san yana da illa yana da matsala to kuma iyaye tunda sun matsanta sai an yi gwaji sai tura abokinsa sai a je a yi gwajin a maimakonsa kuma a kawo kuma a bayan a je a cuci 'ya'yan mutane bayan yin aure to da irin waɗannan abubuwa na san zuciya ko kuma ma a je a yi gwajin a canja ma sakamakon an yi gwajin ba wai ba a yi ba sai ma a tambaye ka a ce me kake so a rubuta maka, me kake so a rubuta maka, abinda ka zaba shi za a rubuta maka. Al'amura dai sun lalace, tunda yanzu gidajen gwaje-gwajen inda ake gwaje-gwajen da wanda gwamnati ta yarda da su da wanda ba ta yarda da su ba, kowa ma yana iya budewa a bakin titi, kowa ma yana iya budewa a bakin titi ya ce gashi kawai yana gwajinsa. To wannan watakila yan uwanki da suka kisa yadda sai ya zo da jiki ba saba Allah ba, kuma ke musu biyayya, kuma tun da ya ce ya fasa ai shikenan babu damuwa. Idan gaskiya yake me zai damu, babu wata damuwa a ciki, sai ya zo a je a gwada shi durƙusawa, da ba gajiyawa ba ne, ya nuna musu dama kamata ya yi kafin ya fasa ɗin malam, ya zo a je da ita a gwada a tabbatar da lafiyarsa ƙalau, lafiyarta ƙalau, daga baya sai ya ce ya fasa.
Shikenan.
Amma bai zo ba, ya ce ya fasa, ki ɗaga hannu ki gode Allah, ma wata ƙila bai da lafiya ne ya ƙara gaba, kuma kar ki yarda ki saba wa iyayenki akan wannan ƙa'ida, saboda fitinan zamani abubuwa sun lalace, Allah ya sauƙaƙe. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa sun yi fada ita da kishiyarta akan ragon da mijinta ya siyo idan ta haihu za a yanka, suna cikin rigimar sai mijin ya dawo ya ce su yi shiru, sai basi ba, suka ci gaba, sai ya ce kowace ta tafi gida. Ita kishiyarta ta da ta tashi tafiya sai ta tafi da ragon. Ita kuma saboda ta ce tana da ‘ya’ya, ga ta kuma tana da tsohon ciki, kuma ya san ba ta da kowa, sai duk iyayenta sun rasu, sai ta ƙi tafiya. Shi ne wai yanzu ya sa gidan a kasuwa. Shi ne ta ce don Allah malam ya ba shi haƙuri, ta yi ta ba shi haƙuri, ya ƙi saurarar ta.
Abin da nake so na fahimta, waye akwai mai ciki ne a cikin su?
Ita ce mai ciki wacce ta zauna tana da ‘ya’ya, kuma ba inda za ta tafi, iyayenta sun rasu.
La ilaha illallah.
To kawai
to kuma an kawo ragon nata ne na sunan?
Na suna, eh, kishiyarta ta a kan shi aka yi rigima. Kuma ta tafi da shi gida, tun da an ce ta tabi.
Ta ɗaure ragon ta tafi
da shi.
To ita kuma tana kallo ba ta kwaci ragon ba?
Za a yi mu ba ta san za ta tafi da shi ba, kawai neman ragon ake a karshe.
To Allah da ikonsa, shi kuma mai gidan da ya zo maimakon ya goyi bayan ta ita mai jegon ko kuma ita mai cikin.
Dama ai ya zo ya same su suna faɗan ya ce a yi shiru a dina.
Eh.
Shi ne ya ce kowa ta tafi gida.
Da suka ƙi da ita mai ‘ya’yan ta ƙi tafiya sai ya sa gida a kasuwa.
Yau yanzu ya sa gida a kasuwa.
Allah ya sauya. Jama'a dai kun ji dai halin da al'umma suke ciki, musamman iyayenmu mata, irin wulaƙancin da ake musu da rashin kirkin da ake musu da tozartawa da ake musu. To. Ta ce mu ba shi haƙuri, mai gida ka yi haƙuri. Mai gida ka yi haƙuri. Na farko ka dawo da matan, ka yi musu faɗa su daina faɗa akan rago. Ita kuma wancan ɓarauniyar rago da ta tafi, ya kamata ka yi mata hukuncin mai sata don ta saci kayan da ba nata ba. Na farko ba don ita ka siyo rago ba, kuma ga wanda aka siyo rago don ita saboda tana da larura. Kuma ka sani cewa wannan hukuncin da ka yi ba daidai ba ne, kuma kuskure ne. Wala ta zuru wajen su zuru okura ko a kiyama wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai. Ita wannan kaga ragona ta ne, kuma an zo an yi faɗa don ta kare hakkinta, bai kamata ka mata hukunci ka kore ta a gida ba, wannan kuskure ne. To amma dai ka yi haƙuri, tunda matarka ta ce mu ba ka haƙuri, ka yi haƙuri ka fasa fere gidan nan, kuma abin tausayin injiniya ba ta da uwa, ba ta da uwa. Wallahi malam, irin waɗannan mata da suke da larurar ba uwa ba uba suna auren miji, in suka kuskura suka faɗa hannun miji mara tsoron Allah, irin tuzarta su da wulaƙanta su da ake labarin ba'i da daɗi. Muna fatan Allah ya baki mafita, Allah ya baki mafita, Allah ya baki mafita. Shi kuma Allah ya huci zuciyarsa, ka gaya mata idan a nan Kano yake akwai lambarsa, ta turo maka sai mu kira shi sai a bar shi a guri, insha Allah. Na'am.
To Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ƙanwata ce take cikin matsalar wai hutu fitar iska kenan, duk lokacin da take sallah, idan tayi sallah sai ta sake, idan tayi sai ta sake alwalar taran har sau uku ma, duk da ta sake alwalar shine kuma sai ta ƙara yi, maybe ko tana cikin sallah dai ko bayan ta idar da sallah. Shi ne take neman shawara ya kamata ce a kan haka.
Ita wannan ba ta da lafiya ne, sarsariya kenan. Tana da, ba ni sunan shi, tana da larurar fitar iska. To wannan fitar iskan ba ta kare alwala. duk wanda kullun yana fudda iska kullun yana fudda iska yayi alwala ya canja ya alwala ya canja kawai inda ya idan yayi alwala sa guda daya to ko tusa guda nawa yayi alwala sa wata kare bai je sallarsa haka shine kai abin da zan faɗa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana tare da mijinta yanzu kusan wata takwas tace bai damu da yin sallah ba idan sun yi mu'amala aure ma bai damu da yin wanka ba haka zai fita ba zai yi wanka ba balle ya yi sallah ta yi mishi magana a kan haka ta nuna bacin ranta amma bai damu ba wai sai ya ce kowa kabarinsa daban ta faɗa wa mahaifiyarsa an masa magana kwana biyu da ya ƙara dawowa ya ci gaba da abin da yake ta ce ta mishi magana amma har yanzu shiru to shine take shawarar gaskiya za ta rabu da shi saboda kuma ta ci auren nasu bai fi shekara ɗaya ba shine dai take neman shawarar malam
to na farko dai kamar yadda muka sha faɗa muna bayani akwai haɗari ƙwarai mace ta aure ta zauna da mutum da baya sallah baya ibada don ku shine uban ƴaƴanta ba duk shekarun da kuka da ƴaƴan da aka tara kina auren fasiki ko ma kafiri tunda baya yin sallah sai kika masa nasiha aka ja masa kunne aka faɗakar da shi ya iya daina to wannan yana nuna kin yi mummunan zaɓi kin faɗa hannun banza ko dai ki zauna ki ta yi masa nasiha a ba shi lokacin da ake ganin ko zai gyara a haɗa shi da manya da iyaye da malamai ya gyara idan bai gyara ba to kar ma ki bari ki tara ƴaƴa da shi ki maza maza ki bar gidan ya sallame ki ki canza wani auren ya fi miki alheri wallahu a'lam
Allah ya saka da alheri wannan take cewa wai idan mutum ya haifi yaro bayan wasu shekaru sai ƙanwarsa ko ƙanwarta ta ɗauki yarinyar har suka shaƙu tamkar ita ce ta haife ta kuma ita ce ya mata duk wani abu shine take tambaya wai idan ta yi mata la'anta haka ta faɗa mata ta yi inuwa inuwa za ta kama yarinyar
na farko dai manzon Allah ya hana mutum mumini ya zama la'ani hadisi sahihi manzon Allah ce mumini ba ya zama cewa mai inuwa da la'anta alamar suka ce wannan yana nuna haram ne mutum ya rinka buɗe bakin su ya tsine wani ba a so sannan kuma duk wanda ya tsine maka kamar ya maka mummunan addu'a ne wataƙila Allah ya karɓa wataƙila Allah bai karɓa ba musamman kuma tsinuwar da aka yi ta ba a bisa shari'a ba kuma ba a yi ta akan ƙa'ida ba ba da haƙƙi ba wannan Allah bai karɓa ba za kuma ta kama ba wallahu a'lam
Allah ya saka wannan suke cewa ko take cewa menene hukuncin wanda suke bin sallar asham a gaban liman kamar da azumi masallatai haka
to na farko dai ya kamata musulmi su gane a asalin sallah da liman da mamu ne an ce imam li'annahu fil amam an ce imam liman saboda ai yana gaban daga a ka'idar sallah da aka sani a shari'a liman yana gaba mamu suna bayan sa wannan shine asali duk wanda ya yi wani abu ba wannan batu ya canja asali to sai a gangaro shin hallar sallarsa ta inganta ko bata inganta ba sai na Abubakar Siddiq Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa yana cewa sallar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yakuna al-imamu amama al-ma'mumin manzon Allah ya sunnanta cewa liman ya zama yana gaban mamu haka annabi ya shar'anta to abu na biyu sai bangaren larura kenan asali bai halatta ba a yi sallah a gaban liman wannan duka malamai mafi rinjayen malamai sun tafi akan rashin halaccin yin sallah a gaban liman kar wanda ya yi sallah a gaban liman to sai dai larura idan an zo babin larura akwai malaman da suka ce halal ne a sallar juma'a idan an cika a yi sallah a gaban liman inda darurati kamar juma'a me yasa suka ce juma'a saboda juma'a ana cika kuma ba dole bane masallacin da za a je juma'a ya zama yana da me yana da haraba a baya a wadace da al'umma za ta iya shiga. To malikiya kenan, a ra'ayin malikiya inda barura a wajen sallar juma'a sun ce sallar juma'a saboda ita ce ake cika da yawa, don haka ya halatta a sallah a gaban liman a sallar wato a juma'a. Wannan shine ra'ayin Imam Ishaq, kuma shine ra'ayin Abu Sawr. Ra'ayi na biyu suka ce bai halatta ba a yi sallah a gaban liman, suka ce bai isa ba, duk wanda ya sallah a gaban liman sallat la tujzi'u, bata wato bata isar ba, sallar bata halatta ba. Wannan kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i, Allah ya masa rahama, da wasu daga cikin malamai ashabul ra'ayi. Shekul Islam Ibn Taymiya ya yi magana akan hukuncin yin sallah a gaban liman a cikin majmu'ul fatawa. Ya ce ya halatta a yi sallah a gaban liman in da darurati, halal ne idan akwai larura a yi sallah a gaban liman, wannan babu laifi kamar da ya faɗa. Akwai malaman da suka ce kawai sallar ta halatta a gaban liman da uzuri ko ba uzuri, sallah ta halatta a gaban liman da uzuri ko ba uzuri, amma fa makaruhi ne. Yawwa, da uzuri ko ba uzuri amma makaruhi ne. Wannan shine shahararriyar magana a mazhabar Imam Malik, shahararriyar magana a mazhabar Imam Malik, makaruhi ne yin sallah a gaban liman, kamar yadda yazo a cikin Litafin Al-Kafi na Ibn Abdul Barr, da ɗaliban ilimi duk sun san shi. Akwai malaman da suka ce gaba ɗaya ma haramun ne, kuma sallah ma bata inganta ba gabaki ɗaya, la tasihu mutlaqan li uzrin wa li ghairi uzrin, sallah bata inganta ba kwata kwata ko da uzuri ko babu uzuri. Wannan shine ra'ayin Imam Abu Hanifa kenan. Idan an fahimta, Imam Abu Hanifa a cikin mazhabobin nan ya fi tsananta bayani dangane da hukunci akan yin sallah a gaban liman, shi kam da uzuri ko ba uzuri ma, ya ce ba bai halatta ba, kawai kar a yi kenan. A wajensu idan ka je juma'a ko idan ka je wata sallah baka samu wuri ba sai gaban liman sai ka hakura, sai idan sai ka yi taka kawai. Haka ra'ayin Imam Shafi'i yake a cikin sabon wani ra'ayi da ya kawo Imam Shafi'i, Allah ya masa rahama. Da yana da wani ra'ayi da ba wannan ba, daga baya kuma ya zo ya canja ra'ayi, Allah ya masa rahama, kamar yadda ya zo a cikin littafin Al-Bahr Ra'iq. To a takaice, menene hukuncin sallah a gaban liman bai halatta ba? Shi ne abin da ya fi inganci, kar a yi, amma idan da larura ya halatta. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da cikin wata bakwai, kuma azumi yana matsowa, tana tunanin yadda za ta yi sau da taji, wasu sun ce za ta iya cirewa, wasu kuma sun ce ba za ta cirewa, shi ne take so ta je malam zai ce.
Zance mafi inganci mata, zance mafi inganci, zance mafi inganci. Insha Allah ka tuna mini a zaman da za mu yi na ƙarshe a cikin program ɗin, in akwai tambayoyi da suka shafi harkar azumi gaba ɗaya, to a daɗin tosu a nemo su lalle to a da ɗauko iya na azumi, ba wannan sati ne zuwa ba, kamar muna da
ɗan sati ɗaya ne,
muna da wani karatun da za mu yi na Allah kafin Ramadan, insha Allah za mu yi karatu guda biyu, ina kyautata ta mu insha Allah. Insha Allah, ina maka tunatarwa ne don kar mu manta a tsuntsu matsaloli na azumi sai mu tattauna. Wato, ina so in sanar da iyaye mata su sani cewa abin da ya fi inganci a wanda yake shan azumi, macen da za ta sha azumi ita ce wacce take da ciwo, dawwamammen ciwo da ba a san ba yaushe ne warke. Wannan ita ce za ta sha azumi ta ciyar, zan maimaita macen da za ta sha azumi ta ciyar ta sha kuma ya halatta ta ciyar ita ce mai dawwamaman ciwo ciwon da yake ba a san ranar warkewa ba na biyu tsohuwa ko tsoho wa alal ladina yutiqunahu ko yutawwiqunahu a wata qira'ar fidyatun ta'amu miskin wanda ba za su iya yin azumi ba to za su iya ciyarwa saboda tsufa ko shekaru wannan shi ne amma idan mace tana da ciki in ta sha azumi sai ta jira in ta haihu sai ta rama idan kuma ba za ta iya ba in ta haihu tana shayarwa sai ta bari in ta gama shayarwa sai ta rama ku daina ɓata kanku lokaci kuna yawan neman arha yanzu wata mutan macen gabaki ɗaya ta hawo fata ba gaba ɗaya ba ta azumi a rayuwarta saboda in tana da ciki ba za ta yi azumi ba idan tana shayarwa ma ba za ta yi azumi ba da haka idan ka duba rayuwarta gaba ɗaya ko dai tana ciki ko tana shayarwa in ta gama haihuwa kuma sai ta ce mana ta tsufa ba za ta iya azumi ba to wannan akwai haɗari a ciki kuskure ne wa anta sumu khairul lakum qur'ani ya ce kai azumi shi ne fa alkhairi a gare ku wallahu ta'ala alam na mala
Allah ya saka da alkhairi sai tambayar ta gaba take cewa mijinta ya kasance gaya sun tashi sallar asuba ta yi ta tashin shi wata rana har fada suke wani lokacin amma yana tashi idan ta tashe shi amma baya son ya ce yaje masallaci kuma tace ba su da nisa da masallacin tare da yadda za ta yi gashi tace suna cikin wani hali ko abincin da za su ci ma yana gagarar su wata rana amma ya ke gyara ko Allah zai dube su wai
mijinki yana kan sabo mijinki yana kan sabon Allah kuma kuna cikin hadari duk wacce mijinta baya fita jam'i baya sallar jam'i da mutane kuma baya tashi ya sallar yana cikin hadari kuna cikin hadari kuma karki kara karki rage ba mamaki wannan mummunan hali da kuke ciki na bala'in talauci da rashin abin da ku ci yana da alaka da mummunan ɗabi'ar da mijinki yake da shi wataƙila Allah ya fushi da ku ya bar ku cikin wannan kunci gaskiya ne abin da kika faɗa da zai bi Allah ya yi wa Allah da'a ya je addu'a wataƙila ya roƙi Allah Allah sai ya karɓa ki ci gaba da matsanta masa ki ci gaba da yi masa nasiha ki ci gaba da nuna masa lalle ne ya rinka fita sallah ana sallar jam'i tare da shi kuma ya rinka tashi yana yin sallah yana kwanciya a gida baya sallah Allahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana cikin wani hali a rayuwar aurenta tana tare da mijinta ta ce bai san cinta ba bai san shanta ba ta ce kuma wajen mu'amala aure shi ma ba ta samun gamsuwa shine take buƙatar shawarar malam
to duk auren da za a yi shi miji bai san cinki ba bai san shanki ba ai kina da ra'ayi kin da kina da hanyar da zaki nemo cinki da shanki da kanki sai ki je ki nemo tun da kina son saki da ki ta santa ki ta ciyar da kanki ki shayar da kanki sannan mu'amala aure babu da hakkokin ki ya sarriyar baya yi ba zai ciyar da ke ba ba zai shayar da ke ba babu mu'amala aure to me saura wannan ya rage gare ki in kin da zaki zauna a haka wahalalliya ce ke ki je ki ta mama in kuma kina da wata uzuri da zai sa ba za ki bar gidan ba to sai ki je ki ta addu'a Allah ya shirye shi Allah ya gyara shi amma halaccin kashe aure halal ne ki kashe wannan auren murus ki sa masa wuka ki yanka ce ba tunda baya ciyar da ke baya shayar da ke kuma baya mu'amalar aure ba abin da ya saura shikenan ki kashe aure in kin so in kuma kina ga zaki hakuri ki ta lallabawa har zuwa wani lokaci ko kina da wata larurar da ta sa kike zamne a gidan wanda ni ban sani ba to ki je ki ta zama hakkin ki ne kika sarriyar da shi sai kuma ya jira mutuwar shi kuma Allah ya je damƙe shi Allah ya mana afuwa
Allah ya saka da alkhairi wannan ma dai akan azumin ne wai ana bin ta bashi bata rama ba saboda ta haihu kuma yanzu ga wani cikin gali
haka
suke nan da ka faɗa dai
san ga
ba za ta ɗin azumin
ba za ta yi ba ai san banza ne da su wato injiniya abin da nake so gani wannan lalacewa fa ta kai yanzu haka kawai mai gida fa miji kawai baya zuwa islamiya baya makaranta baya fata kawai sai hana matarsa azumi ai kina da ciki cikin wata ɗaya wata biyu sai ai ba baraki ba kawai zai ta auno dawa kuma ka dubo na kanci fa shi fa shinkafa yake ci da taliya da makaroni idan an ce a ciyar sai ya je kasuwar kauye ya je auno dawa dawan ma irin mai kaikayin nan ita ce zai je dauka na ciyarwa wai ai mata ta bata azumi na ciyarwa Allah ya sa albarka a cikin ki Allah ya sa albarka a shayarwar ki ki gwada yin azumi in zai yi idan bai zai yi azumi ba ki sha azumi akwai ramuwa a gadan bayan ki duk ran da kika samu dama sai ki kira ma amma dai baki a cikin wata shari'a ta ce su sha azumi kuma su ciyar kamar yadda na yi bayani a baya wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai sallar sallar fajr ina ga ko asuba take nufi ko da kasan alfajr wai tana jin bacci sosai shine ta manta wai bata yi ko bata yi ta iya ba dai ko sallama shine take ko kwanto wai ya ma ya za ta
to ke wai kake yin sallah kina jin bacci kina gengedi ai bata yi ba in dai kin yi sallah baki ta iya ba
sallama
ai baka biki mai sallama muke nan wata kila sai ki ne ki sake
sallah
kawai ki je ki sake sallah ki duk sake sallah shine zaman lafiya da ma yuribuka ila ma la yuribuk
na saka da alkhairi
wannan abin da kake shakka a koma abin da baka shakka na'am
wannan take neman karin bayani wai akan matan da da suke kiran mazajen su da sunaye kamar su dadi baba abba yaya irin dai waɗannan sunaye
asali asali mijinki ba ubanki bane mijinki daban ubanki daban to amma idan an duba ka'ida ta shari'a ai ubanki ba zai aure ki ba kenan ba babanki bane koda kin ce masa dadi to ba dadin ki bane wataƙila sandan girmamawa ko kuma ta ji ƴaƴansa suna ce masa dadi ita ma take mai dadi kenan baya kashe aure dan mace ta ce mijinta baba aure bai mutu ba babu haramci na aure tsakanin su ko ta ce masa dadi aure bai mutu ba amma asali ba babanki bane kuma ba za ki aure babanki ba kuma in dai fa kika kudirce cewa shi ubanki ne to auren ku ya mutu to amma babu wata mace da za ta kira mijinta ta ce dadi tana nufin ubanta ne ko baba tana nufin babanta ne dan haka tunda suna ne kawai wanda yara suke gaya masa ke ma kika faɗa ko wataƙila shi asali daman dadi alhaji dadi ake ce mai ko sunansa ma baba ne wannan babu laifi a ciki wallahu a'lam niyyar ake dubawa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ta yi rantsuwa ba za ta karba abu ba sai kuma ta karba to shine wai wacce ta karba abin a hannunta kenan wacce ta batan shine wai take cewa za ta iya mata kafara kenan wani ne wani kafara wai zai iya yiwa ya halatta
na farko dai kamar yadda muka sani a shari'a duk wanda ya rantsu ya ce wallahi zai yi kaza Allah sai na yi kaza duk kalmomi da ake amfani da su na rantsuwa mutum ya amfani da su ya ce zai aikata kaza idan bai aikata wannan abun ba to akwai kafara a kansa kafaran nan mun yi bayani a karatun baya yan tabaiwa ko ciyar da ainihin wato miskinai guda shida ko tufatar da su waɗannan abubuwa guda uku ƴantawa ciyarwa tufatarwa idan ba za a iya ɗaya daga cikinsu ba ne to sai a yi azumi to waye shari'a ta ce kafara wanda ilaifi shi zai kafara wani ba zai yi wani kafara ba sai lokacin da ya gajiya ba yi da ikon yin waɗannan abubuwan to sai a ciyar a maimakonsa ko kuma idan ba za a iya yi ba a yi azumin a maimakonsa inda al'ajizi bai zai iya ba saboda tsufa shekaru ko rashin lafiya amma asali wani kawai baya tarin kirji ya ce zan masa kafara ba a yi bai halatta ba kuma an yi ba bai inganta ba na
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijin su to ta kasance ta ce ita tana buƙatar miji sosai to yanzu ya ƙara aure sun zama su biyu kawai idan suka samu sabani saboda ya san tana da bukatar shi sosai to sai ya dinga kaurace mata to shine take cewa ita ma to ya halatta ta dinga kaurace masa saboda wannan cin mutuncin da zai mata na kaurace mata duk tunda ya san tana da sha'awa mai karfi shine take tambaya ita za ta iya kaurace masa ta ci gaba da yin azumi da addu'a da sauransu saboda
na farko asali ba a rama laifi da yin laifi yanzu kaurace mata da yake mata azaba lokacin da take da bukatarsa ya kaurace mata ya guje mata kaga ai saban Allah ne laifi ne kuma Allah zai kama shi a kai to yaya malami zai zo ya baki fatawa ke ma kuma ki je ki aikata saban Allah don ki rama abin da aka yi yanzu kamar mata sun sha tambaya baya ciyar da ni baya shayar da ni baya mun kaza sai kuma ya zo ya neme ni a shimfiɗa na'am laifi ne kin ciyar da ke laifi ne kin shayar da ke laifi ne kin ɗaukar nauyin ki to haka kuma ke ma idan ya neme ki laifi ne to ba a rama laifi da laifi duk da cewa gaskiya akwai ciwo akwai zafi kai baka sauke nauyin da Allah ya dora maka ba kuma ka zo kana neman wani ya sauke maka naka nauyin a tunani na dan adam da haushi da mutum zai ji a ransa zai ga ai ni ma ba zan maka ba to amma ba za a yi sakayyar laifi da laifi ba mijinki ya zalunce ki ya cuce ki kin bukace shi ya ki ya biya miki bukata Allah zai kama shi akan wannan to shi kuma lokacin da ya zo tasa bukatar sai ki nuna masa ke mai tsoron Allah ce ki biya masa bukatar sa dan Allah ba dan shi ba ke kuma na ki hakkin ki nemi Allah tabaraka ta'ala ya biya miki sai kenan abu na biyu duk matar da Allah izar rabe ta tana da karfar sha'awa mijinta kuma yana da karamar sha'awa to ta nemi abubuwan da za ta rinka ci ko tana amfani da su wanda za su rage mata karfin sha'awa wanda ku mata kun fi ni sanin wannan a tsakanin ku kun sani ki rinka amfani da ciye-ciye da wasu abubuwa da ake sha da za su rage miki karfin sha'awa kin ga ba ki da ma karfin sha'awar da ta yadda idan ba a biya miki bukata ba za ki je ki shiga uku wataƙila ma ki je ki barna ko ki tuna to ki nemi me yake rage sha'awa ku iya tambayar likitoci ku iya tambayar manyan mata su gaya muku abu na gaba shine yawan yin azumi yana taimakawa mutum wajen rage mai sha'awa kamar yadda kika faɗa da kanki sai ki kama yin azumi to kuma tunda kika ce ma har kina fatawar ya kaurace miki kin ji zafi ke ma yanzu zaki kaurace masa ki zai kama azumi to shikenan dan magance wannan matsalar duk lokacin da ya kaurace miki ya guje ki to sai ki kama yin azumi sai ki hakuri amma dai a shari'a yana da kyau ki nemi hakkinki ki yi magana da shi ko ki sa a yi magana da shi ko kuma a zauna a teburi na sulhu da fahimtar juna ki daina aikata abin da yake miki shi ma kuma ya daina aikata irin wannan aiki Allah ya ganar da mu ya ba mu ikon kulawa da hakkin iyalanmu wallahu a'lam na'am
Allah ya saka da kai da zamanin ya ce a ciyar wannan mutum goma ne ko ce shida
ok manta ne to mutum goma nake nufi na'am
mai tambaya ta gaba take cewa magidanci ne ke da mata biyu ɗaya inda yake sana'a ɗaya kuma a wani gari a Kano kenan to ta ce ita wacce yake tare da ita ta kan yi ƙorafi ita kanta akan ba ta samun kulawa saboda in ya fita tun asuba ta ce sai dare yake dawowa ko kwalliyar ta baya gani to ita kuma ta nan ce take ƙorafin in ya zo wata ɗaya yake mata to shi ne kuma ta ce ana siyo wata kanin ita kayan more rayuwa da su abinci da sauransu ita kuma waccan gaskiya baya sai mata shi ne suke so malam ya yanke musu hukunci yaya hakan da ake yi daidai ne
to na farko dai duk mutumin da ya auri mace sama da ɗaya biyu uku hudu ya ji tsoron Allah akan auren da ya yi kuma dama an ce mai iko ne mai dama ne wanda zai iya ne shine ke kara aure wannan daman ba ta aljihu kadai ba, har ta zuciya da kiyaye haƙƙin Allah. Fanki huma qama lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Abu na biyu, lokacin da miji ya raba mata, wacce tana wannan gari, wannan tana wannan gari, to suna cikin gari ɗaya ma, an ce wajibi ne kai adalci tsakanin su, to ina ga in ka raba su gari da gari? Mun babu aula gari fa ɗaya, aka ce dole ka kula da haƙƙin kowa, kai gida ɗaya an ce dole ka kula da haƙƙin kowa, kai adalci a tsakanin matanka. Shari'a tana buƙatar namiji ya yi adalci tsakanin matansa, wanda duk ya san ba zai iya adalci ba, kai ya kuskure ya ƙara aure. Dan wallahi dalilin aurenka zai iya zama dalilin shiganka wuta. Duk namijin da ya auri mace sama da ɗaya kuma yake zalunci tsakaninsu, a gaya masa kuma a jaddada masa, yana yankawa kansa tikiti ne na shiga wuta. Zalunci haramun ne, az-zulmu zulumatun yawmal qiyama. Allah ce fala tuzlimu anfusakum, kar ku zalunci kawukanku. Haram ne zalunci tsakanin mata, dole ne, wajibi ne adalci tsakanin mata, ta hanyar makwancinsu, ta hanyar abincinsu, ta hanyar suturarsu, ta hanyar duk zamantakewa, wajibi ne namiji adalci tsakaninsu. Wanda ba zai iya bai haƙuri da mace guda ɗaya, ita ma ya cika matakinta, ita ma in bai cika matakinta ba, sai Allah ya ƙona shi. To kaga maganar wannan a Kano take, miji a nan Kano yake, yana tare da ita, yana ba ta abubuwan more rayuwa saboda yana tare da ita, waccan kuma ba ni sunan shi tana jigawa ko tana Maiduguri, an taho an batta.
Ita wacce ba ta tare, ita ake turo.
Ban gane ba.
Wacce suke taron ita ce take complain.
Eh, ina zuwa. Mana watakila wata ya fi kula ne da wata, ai magana gaba daya, ya fi mai da haƙƙi, akwai wata ya fi kulawa da ita.
Wacce ba ta taron.
Eh, yana mata abubuwa na kyautatawa. Watakila shi ya yi a tunaninsa zai ce, tunda baya tare da ita, bari ya fi kulawa da ita. Ita kuma wannan wanda yake tare da ita, ito zartar da ita. Haram ne. Haram ne. Maganar baya tare da ita, ai haƙƙinta ne ta sarari, ita ta yadda ta aure shi daman. Damun namiji yana zaune yana Kano, sai ya aure ki ya ce zai ajiye ki a Maiduguri, haƙƙinki ne kika ce kin yadda. Ya kamata yi miki rabon kwana kullun da kullun, to amma haƙƙinki ne kin sariyar, kin ce kin yadda ya zo Kano ya nemi kuɗi, Maiduguri ya rinƙa zuwa duk wata ɗaya. A'a, wataƙila a Abuja yake, amma yana so zai ƙara aure a Kano, amma kin san Abuja yake, yana kuma da matarsa Abuja. Sai kika ce kin yadda ya aure ki ya ajiye ki a Kano. Kenan kina cewa haƙƙinki na rabon kwana, kin yadda kin sariyar da shi ya je ya ci gaba da kula da haƙƙin saboda larura. Nan gurin Allah bai zai kama shi da wannan ba, to kuma bai da dalilin da zai zo ya ɗauko wani abu na abin duniya ya fifita waccar wannan kuma ya tozarta da ita. Wannan haramun ne, bai kuma inganta ba. Sannan kuma cewa baya dawo mata gida sai bacci yake kawo shi, to kaga dai kusan ma duk ai bambancin kaɗan ne kawai. Bambancin kaɗan ne. To irin waɗannan abubuwa da mazaje suke yi, ina ba da shawara su riga tuntuɓar malamai, duk wanda zai ɗauki mata ya auri wata ya ajiye ta a wani gari ko ya ajiye ta wata unguwa da unguwa, to ya tambayi malamai menene haƙƙin shari'a su yi masa bayani. Yanzu idan ka je duk abin da za ka yi na duniya kana neman masana, ka tambayi malamai su yi maka bayani me ya kamata ka yi na haƙƙin shari'a. To ainihi ne wannan ma bai wadatar ba kaɗai, ka san yanzu an wayi gari ma akwai mazan da ko rabon kwanan ma ba su yi. Jama'a akwai mazan da rabon kwanan ma ba sa yi. Rabon kwanan kawai zuwa zai yi, wacce in ra'ayi kawai zai kwana a ɗakinta. Duk wacce ta yi magana ya zage ta, ya ci mutuncin iyayenta. Suna nan barkate. Wallahi, wata mata ta yi min fatawa, wannan abu ya min mamaki. Allah sarki, da ta zo fatawar ma kai Allah zai sauke. Warin yi shuru da zan faɗa dai. Amma da ta zo fitar cewa ta yi malam ai mijin nawa ma irin ku ne, na ce me kike bibiya jiya, ta ce malami ne, na ce to, na ce me yake yi, ta ce wallahi malam idan ya zo daman kafin yanzu zai ce kowa ta yi wanka, ta ce ka'ida ne in ya zo zai shigo gida kowa za ta yi wanka, idan ya zo wacce ya ganta ta burge shi ya sha'awarta sai ce shiga daki, sauran fa kowa sai ta koma, ya zaɓi wacce zai zaɓa. Ta ce zai iya wata biyu a ɗakin wata, kullum in ya zo wacce zai zaɓa in ya gaji da ita kuma ya je zaɓi wata. Wannan zalunci ne. Na ce a'a, ya dai shiga rigar malinta, amma wannan mutumin ai bai kamata a ce da shi malami ba da sauransu. To ba wai wannan kaɗai ba, suna nan da yawa barkate. Wani malam kwata-kwata yake ɗaukan wata ya zubar da ita ma, kawai ba zan shiga ɗakin ki ba, duk abin da zaki ki je ki. Akwai maza masu wannan, yanzu da za ka buɗe waya ka ce mata su kira ka suke cikin wannan larurar, wallahi wata za ta kira ka ta ce maka rabanta da mijinta yau shekaru ba ta san me ta masa ba, ya daina zuwa ɗakin ta, amma yana zuwa ɗakin kishiyarta. Malam, akwai namijin da fa in aka ɗauko shi aka maka bayanin halinsa, kai da kanka za ka babbake shi kafin ya je wajen Allah Ta'ala, saboda zalincin da suke. Ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Allah zai kama ku akan rashin adalcin da kuke yi a tsakanin matanku. Allah ba zai kyale ku ba, Allah ba zai bar ku ba. Duk wanda ya san ba zai iya adalci a tsakanin matansa ba, kai ya ƙara aure, ya haƙura kawai da guda ɗayansa, ya je ya lallaɓa da ita su ƙara sa hisabi da ita, shi fi masa alkhairi. Don haka mijinku yana kan kuskure, mijinku yana kan laifi, mijinku abin da yake ba daidai ba ne, yana buƙatar a haɗa shi da malamai su faɗakar da shi, ko irin ƙajin wa'azi, ko kuma ku je ku yi ta haƙuri kuna yi masa nasiha, har Allah ta gyara. Allah wala
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa tana so don Allah malam ya yi lokaci akan hadisin da annabi yake magana akan uwa, sai da ya faɗe ta sau uku, sannan ya ce uba. Wai mijinta ne ya ce wannan hadisin wai da ifi ne, sannan kuma ita kullum wai yana nuna ma ƴaƴanta ba ta da muhimmanci, wai shi ya shi ne kaɗai mai muhimmanci, shi ne take tambaya.
To, na farko dai mijinki shi ne yake kan kuskure, kuma ya je istighfari ya tuba akan abin da ya faɗa, don saɓon Allah ne. Duk namijin da yake nuna wa ƴaƴansa wai uwarsu ba ta da muhimmanci, to wannan mutumin bai da ilimi, kuma baya tsoron Allah, sannan yana magana akan son zuciya, kuma ya faɗi akasin abin da annabi ya faɗa. Na farko dai hadisi kam Imam Muslim ya ruwaito shi, hadisi ne ingantacce, hadisi na 2548, ki gaya masa Muslim ya ruwaito shi, kuma kowa ya san Muslim ingantaccen hadisi ne. 2548 ya je duba. Imam Abu Dawuda shi ma ya ruwaito wannan hadisi, sauran malamai da su ruwaito wannan hadisi. Man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati, ko man ahaqqu an-nasi bi husni sahaba, Bukhari ma ya ruwaito shi. Duk an zo an tambayi annabi waye fi cancanta an fi kyautata masa, manzo Allah ce ummuk mahaifiyarka, sannan fa sai mahaifiyarka, sannan fa sai mahaifiyarka, summa abaka. Da Bukhari da Muslim duk sun ruwaito wannan hadisi. To ya zai zo ya ci hadisi na za'ifa bi inganta. San zuciya ne mai gidanki yake faɗa, kuma yana ɗora ra'ayinki akan ra'ayi mummunan ra'ayi, ke kuma ki ci gaba da nuna musu cewa da ni da ubanku duk muna da muhimmanci a wurinku, kuma idan kuka shiga haƙƙina Allah bai kyale ku ba, haka kuma in kuka shiga haƙƙin ubanku Allah bai kyale ku ba. In ya gaya musu ƙarya, ke ki gaya musu gaskiya. Allah shi biye shi. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana yawan jin ɓacin rai, ko ba a yi mata komai ba sai ta ji kowa yana ba ta haushi. Ana zaman lafiya ma haka wace ta fara kuka, tana yawan jin kasala, wani lokacin ma tana jin ƙaiƙayi a jikinta, wai amma idan ta sosa sai ta ji kamar ba jikinta take sosawa ba. Kuma tana yawan mafarkin ta haihu, ta ce alhali ko aure ba ta da shi.
To wannan dai a takaice kawai alamu ne na shafan aljan. Yarinya ce budurwa ta gamu da aljanu a tattare da ita, musamman jinnul ashiq, wannan aljani da yake makale wa mata yake aurensu. Baiwar Allah aiki ya same ki, kin gamu da gamanki, kin gamu da aljanu ne a jikinki, su suke sa miki alamar haihuwa, ko ki ji wata larura ta same ki ji kamar baki ba ne, da duk waɗannan abubuwan da kike ga baki ɗaya gaskiya ba haka kawai ba ne, shaidanu ne a tattare da ke. Ki je ki yawaita karanta Suratul Baqara, kuma kije ki nemi habbatu sauda zaitun miski a miki karatun ayoyin ruqiyya a ciki ki nemi takardar nan da ake rubuta ayoyin ruqiyya da kuma littattafai da ake karanta littafin addu'a wa ruqa min littafi wa sunna ki dinga yawan ta karanta addu'o'i ciki Allah ya yi miki baki da lafiya na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi aure so mijin nata sai yana wasu maganganu da suka saba wa Allah har ta kai ma ya fara barazana zai kashe ta wai ashe kafin su aure ya boye mata yana da ciwon taɓin hankali har ta gudu ma ta je ta koma gida aka je kotu sai ya nemi sai an ba shi ya nemi dai kuɗi ina ga so dai aka bata iyayenta suka bata hakuri ta koma to ta dawo satin ta shida abin da bai canza ba har ya karu kuma in ta neme shi ba mu'amala aure sai ta zaginta ta yi hakuri har ta gaji ta faɗa wa waliyansa wai sai a ce ta yi hakuri ta ce tana tsoron sabawa Allah shine take so malam ya bata shawara
babu wani bata lokaci babu wata shawara mai tsawo mijinki bai da lafiya sharaɗin aure ya zama yana da lafiya an tabbatar yana taɓin hankali baya iya sauke miki buƙatarki yana zaginki sannan yana barazanar kashe ki yanzu duk wannan rukunan abubuwan da suka taru kuma sai ki rubuta wannan takarda kina neman ki kashe aure ko kai ki kashe aure aure ba dole bane tsakaninku ki maza ki kashe auren kafin ya kashe ki kada maza ki kashe wannan aure kar ki bata lokaci ni dai shawara ta kenan wallahi a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai duk addu'a da ta zo a Qur'ani ba a karantawa a sujjada shine take cewa ko to wace addu'a ya kamata a yi a sujjada
hadisi ne ya zo ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw rak'an an hana ni na karanta alqur'ani ina mai sujjada ko ina mai ruku'i ba a karanta qur'ani a sujjada ba a karanta qur'ani a ruku'i dan haka duk addu'a da ta zo a cikin alqur'ani kuma ba da sunan shi addu'a ce to ba za a karanta ta a sujjada ba ko a karanta ta a ruku'i kamar rabbana atina fid dunya sai dai a ce allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wannan shine abin da zai sai a sakar ma allahumma ko a ƙara rabbana yawwa ko a ce rabbi a dan jona wata kalmar da ba haka yazo a cikin alqur'anin ba to an fita daga wannan hani kenan sannan addu'o'i da ake karanta a sujjada ko ruku'i a koma cikin littafin hisnul muslim yana nan Allah ya ji dan mai littafin da rahama ya kawo shi kala kala sai a zaba a je a yi tai Allah ya sa mana albarka ya sa mu dace na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune a hostel to ɗan ɗakin su raguwar ba ta sallah tace kuma ƴan uwa ne ya da kanwani ita yayar sai ta yi wata ba ta yi sallah ba ita kuma kanwar tana yi amma ba kullum ba kuma marayu ne ba uwa ba uba a wajen dangin su ma suke zaune kuma da an yi musu magana sai yayar ta dauki shi ta bata rai shine take so dan Allah malam ya musu wa'azi ko za a samu isar da wa'azin zuwa gare su
ai hadan da su za a yi a kira ni a waya a yi bayani a ce malam ga wance da wance ba su damu da sallah ba su sai a haɗa ni kuma zan musu setan hama da kafireto sosai kuwa yanzu ai zan iya wa'azin a nan ba su ji ba ai halaka ne rashin sallah duk ɗan adam da baya sallah ta ba tsene mara rabo ne abin tausayi ga maraici ga rashin sallah suna marayu kuma ba sa sallah ubanku ya mutu ba kwa sallah uwarku ta mutu ba kwa sallah kuma wai suna jami'a suna karatu kuma wai abu ce wa mutum ya sallah ya kama faɗa rashin rabo ne alamar dan wuta ne wanda baya sallah ai manzo Allah ya ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah abin da ke tsakanin mu da kafirai sallah bambancin musulmi da kafiri sallah da haka wanda baya sallah da wanda yake zaben wata baya sallah mai canki canki shi ma baya sallah wannan abu akwai haɗari ƙwarai da gaske muna fatan Allah shiryar da su abinda za in ji ne an gama karatun sai ka yanke wannan karatun sai ka tura mata ta gaya musu ko ta tura musu su ji tsoron Allah muna ƙaunar su muna son su muna musu fatan alkhairi amma su ne wallahi in suka bari suka mutu ba su Allah ya muta ne su ba wani uzuri kuma ba wani tawili ba wani malamin da zai iya halatta miki ki rayuwa ba ki sallah kuma malami sun ce alamar dan wuta baya sallah wanda duk yake wasa da sallah alamar dan wuta ne in kana so gane alamar dan wuta to mai wasa da sallah kawai da ka gan shi nan gashi nan ko wanda baya sallah Allah shiryar da su kuma haka za su zo su yi aure nan gaba matan aure su je su tare ƴaƴa kuma ba su sallah kai Allah ya sauke
na'am da alkhairi wannan yake cewa wai ya halatta mutum ya sa a soke masa alqur'ani akan rashin lafiya ko wata buƙatun sa ko saboda ya shiga wata musiba
asali karatun qur'ani so ake mutum ya karanta da kansa wannan shine asali dan nace asali abinda shari'a ta ce ai abinda salaf suke abinda sahabbai suke abinda tabi'ai suke abinda magabatan mu suke mutum ya karanta qur'ani da kansa ya sauke da kansa matukar zai iya wannan shine asali abu na biyu idan bai zai iya ba saboda yanayi yana iya sa ta kiri bai iya karanta shi ba ko kuma bai da lafiyar da zai karanta kuma yana cikin larura to ya halatta ya ce wa wani in yayi karatun qur'ani ya masa addu'a ka sa ai maka addu'a makaranta qur'ani ka sa ai maka addu'a kai tawassuli da addu'a saboda ya inganta in mutum ya khatama alqur'ani ko ya kammala alqur'ani ya addu'a ana sa ran Allah zai karba baya cikin aikin salaf baya cikin aikin magabata su rinka sa wani ya rinka karanta musu qur'ani su kuma suna zaune sai dai ruqiya ne za a yi wa mutum wanda idan mutum za a yi masa ruqiya wanda ya halatta a sauke mai qur'ani na gaba daya amma haka kawai mutum ya iya fi karanta kullum sai je ba da kuɗi wai ai mai sauka haka suke shi ba zai bude qur'anin ba ga qur'anin a falo a gaban sa shi ba zai bude bare karanta ba amma zai tunda mai kuɗi ne zai je tare da gardawa su ta fama a gidansa ce ai mun sauka 200 ma kai ana ji an mun sauka a wani ma cewa wai wai an bai sauka miliyan wannan ba daidai bane wannan kuskure ne wani ya sa kawai ya zaman sa ba ni sunan shi shi ba zai karanta ba shi ba zai karanta ba sai ce aje a karanta masa wannan ba daidai bane kuma a cikin aikin magabata na kurai amma ya halatta ka sa ai maka addu'a ya halatta ka sa a maka roƙon Allah kuma ba dole ba sai an sauke Qur'ani ba shi wajen addu'a wallahi ko falaki idan zai ka karanta ka daga nan Allah zai karba amma wannan al'adar da mutane kawai mutum ya je ya zauna ya sa ai dai mai sauka shi kuma yana kwance fa a gidansa asuba ma ba zai fita ba amma fa ya tura mai sauka kaza wannan duk bidiyoyi ne da mutane suke yanzu daga cikin bidiyoyin da ake shi ne haka kurin mutum sai ya zo bayan ya mutu sai ya zo ai ta karanta masa alqur'ani zamu zo akwai kamar akwai tambaya akan wannan kan da shiga zan ƙara yin bayani akan insha Allah dan haka wannan ba daidai bane a mutum ya karanta da kansa a in zai iya idan akwai wutar larura da ta sabi zai iya yi ba to nan ba laifi yayi ta wasu da addu'ar wanda suka karanta ya ce su mai addu'a daman me ake bukata ne in an yi karatun ma ba dai addu'a bane shi kenan yawa amma ba wanda zai karanta ma Qur'ani akai maka lada ko babu yawa Allah ya mana afuwa
Allah ya saka da alkhairi wannan tace cewa wai dan yayar babanta ne yake son ta da aure kuma gobe za a kawo kuɗi to amma wasu daga cikin yan unguwar su sun ce mata kada ta yarda saboda shi dan ƙauye ne a Niger ita kuma yar garin Jigawa ce to wai idan ta yarda ta koma wai rayuwar ta koma ba sai ita za ta so a birni za ta koma ƙauye sai suka ce mata wai ko a addini bai halatta kai rayuwa a birni ba ka koma ƙauye to ta ce ita dai tana so ta taimaki yan uwanta saboda akwai karancin ilimi a garin nasu ita kuma wai Allah ya ba ta ilimi daidai gwargwado ta ce wai ta yi sauka har biyu kuma ta karanci fito da hadisai shi ne take nuna shawarar mala
ta fara ɗaukar bidan ke na farko dai maganar dan birni kada ya auri dan ƙauye ra'ayi ne ba addini ba ne ya halatta mutumin ƙauye ya shigo ya auri 'yar birni daga ingila ya ɗauko ta ya kai ta ƙauyen da ko wutar lantarki babu wannan ba laifi ba ne idan ita ta yi ra'ayi ta ga tana so. Da haka wannan abin da 'yan uwanki suke gaya miki ba addini ba ne, ba shari'a ba ne, tsabar ra'ayi ne, tsawaro zuga ki kudin suke yi. In kin musu biyayya ba lada za ki samu ba. Don haka idan ya zo yana neman ki kirai kina son sa a duk inda yake a duniya, ki je ku yi zaman auren ku. Me ake nema? Albarka. Me ake nema? Alheri. Da haka halacci a shari'a ya halatta ki aure shi, kuma karki musu biyayya akan wannan ra'ayin da suke sa miki. Ba mamaki ma hasada suke miki, ba mamaki ma bakin ciki suke miki. Kuma fa ki sani ɗan uwanki da suke zuga ki karki aure mutumin ƙauyen nan a Nijar yake ko a Kamar ko a Chadi ko ma a ina yake, ba fa da alheri suke nufin ki ba, kawai ra'ayin su ne. To ya danganta gare ki kuma wanda ki bi ra'ayin su. To wannan shi kenan. Abu na biyu, ke mai ilimi ce kuma kina son ƴan uwanki, kina so ki karantar da su. Ha? To ai ga can inda za ki je ki da'awa. Tunda ke a Kebbi kike, a Katsina kike, kar ki je Nijar. Ko a Jega, Kebbi kenan. A Jega kike. In kin tafi Nijar ɗin, ƙauyen Nijar, ai shi ne ma za ki da'awa. Sai ki je ki buɗe makaranta. Kin kai musu alheri. Mutumin Jega ya je Nijar, ya je ƙauyen Nijar, ya buɗe makaranta. Akwai alherin da wannan? Amma idan kika zauna a garin Jega, mahaddata Ƙur'ani a Jega, masana Ƙur'ani a Jega, ai sun dama ki sun sanya ki. Hakki mutuma ba wanda zai ji labarin ki da zuriyar ki. To da kin tafi ƙauyen Nijar ɗin ma kin je, kin ga ladan aure, ga ladan da'awa, da shefin ki alheri. Don haka ke kuma kike musu ga saƙon da Malam Abdullahi ya ce miki. Tunda kina da ilimi, ƴan uwankin nan ai za su iya amfanuwa da wasu malaman baki ba. In kin bar su tun da larurar aure ci ta kai ki ƙauyen Nijar, to sai ki ga ƴan uwanki su amfana da malaman Jega su je Islamiyya a Jega. Kuma don kin yi aure a Jega, za ki buɗe makaranta ne ki karantar da ƴan uwanki kawai? A'a, ai aure za ki yi ki tafi wani garin da sauransu. To sai ki tafi Nijar ɗinki. Ki gaya musu malam ya ce ki tafi Nijar ki auri mijinki, ki ce masa ya buɗe miki makaranta. Kin ga sai ki je ki ta da'awa, kina samun lada, kina samun ɗaukaka, watakila ma ki zama wata mashuhuriyar malama mu rinka jin labarin ki. Da haka ni ina baki shawara, karki wasa da miji ya kubuce miki. Ƴan uwanki fa ƴan Jegan nan fa ba su kawo miki wani miji ba wannan ba fa. Dan haka kin yi addu'a, Allah ya kawo miki miji mutumin ƙauye a Nijar, Allah sa albarka. Kuma ina so na miki albishir su. Ina so in miki albishir. Kin ga mutanen Nijar sun fi ƴan Najeriya, ba ƴan Jega ba, ƴan Najeriya gaba ɗaya. Sun fi ƴan Najeriya samun wuta. Ki faɗa wannan ko a Facebook ko a ina ki faɗa. Ki ce da Najeriya da Nijar ina ne suka fi wutar lantarki. Duk duniya kuma kowa ya sani daga dalilin yana daga cikin alamun samun jin daɗi da a rayuwa walwala mai daɗi samun wadataccen wutar lantarki. To mutanen Nijar suna da wutar lantarki ba a ɗauke musu, ke ku ana ɗauke miki. Ko a Abuja kike ko kusa da gidan Tinubu kike, sai an ɗauke miki wuta. Kin ji ɗaya? Alhamdulillah mutanen Nijar suna da abinci, don da yawa ma mutanen Najeriya ai can suke zuwa su siyo abinciccika da yawa. Ku mutanen Jega kun sani, ana kawo muku shinkafa daga Nijar, ana kawo muku makaroni daga Nijar, ana kawo muku taliya daga Nijar, ana kawo muku madara daga Nijar, ana kawo muku kuskus daga Nijar, ana kawo muku kilishi daga Nijar. A'a, to wai me ake nema ne a zaman aure? Ina ce abinci. To akwai abinci a Nijar. Me damuwarki? Bari in ƙara miki na uku. Ko shakka babu, mutanen Nijar ai sun fi mutanen Najeriya cin nama a cikin abinci. Ina yin bayani ne saboda mata ka san suna son daɗi, ko ba ka bani ba? Wannan ba wani ƙoye-ƙoye, kowa ya sani, kar mu yaudari kanmu. Nijar ne fa za ka wayi gari fa kana farka za ka tarar da safe fa an ɗora nama tukuba. Nama?
Da safe?
Eh, da shi za ka yi breakfast. Gasashen nama balangu lafiyayye saboda tsabar wadatarsa. ka ci nama da safe, ka ci nama da rana, ka ci nama da daddare. Wannan wadata ce. Kuma kowa ya sani kar mu yaudari kanmu, kar mu ɓata wa kanmu lokaci. Suna cin nama iya ci daidai gwargwado. Ban sani ba ko dan sun fi mu yawan sahara ne ko mu kaba ci wannan. Mu fa ƴan Najeriya ai haƙuri musamman arewa, mu fa lafiyayyun dabbobinmu ma fa mu fa ba mu muke ci ba. Yanzu shanun da muke nomawa, shanun da muke kiwata duk inda lafiyayyen bijimi yake, to ba ɗan na arewa yake can, saboda ɗaukansa ake a kai shi kudu. Wannan abin da na faɗa haka ne ko ba haka ba ne? Duk inda bijimi ya kai na a zo a gan shi, to za ka ga an siye shi, an ɗora shi ko a Port Harcourt an kai shi, ko Lagos an ɗora shi a ɗauka, ko a tirela mutanen kudu ake kaiwa. Mufa sai dai gadaran muna da shanu, duk inda matacciyar saniya take mai ɗingishi, mai yoyon ido, mai gudawa, mai ƙashi a gadon bayanta, to ita ce ake kai mana kwatarmu, ake zo ake yanka mana. Wallahi shi ne magana. A yi haƙuri fa. Yawwa, na ga ranka ya ɓaci a kan wannan abun. Abin yana damuna ne. Sai an zaɓi lafiyayyun dabbobi a ɗora su a roka, yana za a kai su kudu za a kai. Su ne suke cin nama, mu ba za mu ci nama ba.
Sun fi mu kuɗi ne
madami. Kai kayi da sun fi mu kuɗi, wallahi ba su fi mu kuɗi ba. Sun fi mu zuciya ne, kai ɗan arewa kana da matsala ne, sai kiran Allah baka cin daɗi. Haka ne mana. Ga shanu, ga Fulani, muna da Fulani suna da shanu, amma ba sa iya cin nama mai kyau. Ba daidai ba ne, kuskure ne wannan. Da haka kan na tsawaita in shiga wani bayani. Baiwa Allah ki tafi ki je ki aurenki. Da Nijar da Najeriya uwarmu ɗaya, ubanmu ɗaya, ba mu da wani bambanci. Ki dai da kyau, da Jega, da Sokoto, da Yamai, da Zandar, da Tawa, da Agadez, da Arlet, da ina, duk ƴan uwa ne, duk ƴan uwa ne, mu tare muke. Ba wani bambanci. Ba za a iya irga ƴan Nijar masu aure a Najeriya ba. Ba za a iya irga ƴan Najeriya masu aure a Nijar ba. In kika musu da'a sun cuce ki, sun cuce ki kuma sun zalunce ki. Maza maza ki je aura miki aurenki, ki tafi can, ki je ki ta da'awa, Allah sa albarka. Na malam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa ya nemi matar shi da kwanciyar aure ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, amma ta ki. Sannan girki ya ce sai ta ga dama take masa, sauran aikace-aikace na gida ma ba ta yi. Amma za ta iya awa goma tana kallon fim a waya. To, wai saboda shi ma ya ƙaurace mata sai ta daina masa magana. Shi kuma sai ya daina mata komai, kayan abinci da ya daina siya. Shi ne yake tambaya hakan da ya yi bai ya yi daidai?
To, na farko dai matarka tana kan saɓo, kuma tana cikin haɗari ƙwarai-ƙwarai da gaske. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar ga duk matar da miji yake nemanta a shimfiɗa tana ƙaurace masa. Ayyuma rajulin ko ayyuma mri'in da amra'atuhu ila firashihi fa ta'aba alaihi ko fa abat an ta'tiyahu. Duk mutumin da ya kira matarsa a shimfiɗa ta ƙitaje, ta ƙi ta amsa masa wato buƙatarsa, fa bata ghadbanun alaiha, ya kwana yana wato yana fushi da ita matar tasa, la'anata almala'ikatu hatta tarji, mala'iku sun tsine mata albarka hatta tarji. Malamai masu fassara hadisi suka ce hatta tusbiha hatta tarji kenan. Hadisin hatta tusbiha ne, amma ana nufin hatta tarji'a, sai ta wayi gari. Ba wai ana nufin ta wayi gari ba, a sai ta dawo ta ci gaba da yi masa biyayya. Wannan hadisi ne ingantacce, Imam Muslim ya rawaito shi. A wata riwaya, illallazi face allazi kana fi sama'i saqitan alaiha, duk matar da mijinta ya neme ta a shimfiɗa ta ƙi ta je, wanda ike sama yana fushi da ita, Allah yana fushi da ita. A can aka ce mijinta ya kwana yana fushi da ita, nan kuma ana nufin Allah yana fushi da ita. Ga tsinuwar mala’iku ga kuma fushi a kanta. Wannan hadisin abin da yake nuna mana a abuwa kamar haka. Hakkin miji ne a kan mata. In an ce hakki dole ne. Kamar yadda hakkin mata ne a kan miji ya ciyar da ita dole ne. Bukatarta ce? Bukatarsa ce? Kowa walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lil rijali alayhinna daraja. Duk matan da miji ya neme ta take ta je masa, to ta kwana tana cikin fushin Allah, kuma Allah yana fushi da ita. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin. Kenan dole ne mace ta yi mai da'a da rana ne, ko da daddare ne, ko da yamma ne, ko da asuba ne, ko da tsakar rana ne, ko da yaushe, sai dai in lokacin sallah ne a je a yi sallah. Sannan kuma ba sai ya biya kuɗi ba. Akwai matan da suke yi wa mazajensu sharaɗi, in ya neme su sai sun biya, sai ya biya. Wato wani shakiyancin da mata suke, an gaya ma hankalinka bai zai ɗauka ba wallahi. Wata fatawar idan aka rubuta maka aka ma bayani, ba za ka ɗauka ɗan musulmi yana aikata wannan ba. Wai yau lalacewar wasu daga cikin mata musulmi ya kai ga wai idan miji zai nemi alaƙa da ita wai sai ya biya. Sai an yi ciniki, sai ya ɗauki kuɗi ya lale. Wata za ta ce ga account number sai na ga alert. Injini ya ce anan ma an taɓa rubutu saboda tsabar rashin tsoron Allah da rashin mutunci. Ki ne ki ci gaba da yi, idan ba ki tuba ba kina cikin fushin Allah, wanda Allah yake fushi da shi ina zai albarka? Zai albarka ba. Bayan Allah ka sani matarka tana kan kuskure tana kan laifi. Kai kuma ka duba laifin da kake, in kana da wata ɗabi'a ne mara kyau ka gyara. In ba ta son ka ne kuma, to don me yasa aka je ka auri wacce ba ta son ka? Ka sallame ta, ka bata ta je ta auri wanda take so. Don kuma mazan kuna da matsaloli irin naku, wani jarababbe ne, wani cingam ne, wani makale mata ne, mace ba ta son ka, ba ta so, ba ta so, ta taimaka wulakanci kuma ba za ka iya rabuwa da ita ba. Ta tuzurta ka, ta tuzurta, ta ci mutuncinka, ta yi mai tsoronsu. A zuwa ta take min fatawa tana tambaya, ta ce ita ba ta son mijinsa. Me ya sa ki yi bayani, me ya sa ba ki so? Wallahi ta kasa yin bayani. Ta ce kawai ba ta son sa. Ni yana min abubuwa, na ce faɗi ɗaya a cikin abin da yake muke ɗari, faɗi ɗaya. Babu amsa malam.
Kawai ba ta
son. Iyi. Wata ran yana ba ta labari, yana cewa wai ai wata ta zagi mahaifiyar mijinta kaza kaza kaza, ce ai da shi ne ma kaza zai kawai sai dan ta bakanta masa saboda ya rabu da kawai ta ji samu kosa ta zage ta
ta gwada shi
mata malam mata akwai rashin hankali sai wanda Allah ya kubutar ta zage ta ta zo kuma bai sani ba kuma ta gaya masa cewa an zage ta kuma yace ba komai kawai jaraba wannan jaraba Allah raba mu da ita malam ko da ke ayi hakuri wata kila hakuri ne ko ka taba cewa a shi ko hakuri ne Allah ya sauke wannan abu dan haka kuskure matarka ta yi ta yi laifi amma ba wannan ne laifin da ta yi ba shi ne zaka ladabtar da ita ka daina ba ta abinci ka daina ba ta shayarwa ka daina ba ta kaza ba a'a duk abin da ya zama na dolen dole a rayuwa ka bata tunda ka dauko ta daga gidansu ka kawo ta gidanka dole ka ciyar da ita dole ka bata ruwan sha dole ka bata wutar lantarki dole ka bata magani dole ka bata wannan ka raba ta da iyayenta ka kawo ta gidanka sannan kuma duniya ai bata san cewa ta kaurace maka ba kawai ka ba mata doka wancan haƙƙi na ne akan ki zai yiwu bismillah bai zai yiwu ba ka sanar da manya in kaga zaka yi jurewa a haka ka jure ba zaka yi ka sallame ta da ka ki bata abinci Allah ya kama ka baka bata abinci ba wanda ka rubuta mata saki ka sallame ta Allah bai tambaye ka me yasa ka sake ta ba nan da nan ka rubuta mata takarda ka sallame ta ka je ka auri wata in kuma ba za ka iya sakin ta ba ka rungumi azumi Allah ya kiyaye ka je kai ta fama mu je malam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa bai yakan ba wa surukashi 10,000 duk wata saboda ihsani da kuma rage raɗaɗin halin da ake ciki to da azumi ma dai sai ya ba ta 10,000 ya ce a siya wa autanta kayan azumi sai daga baya wai yaji sun yi boys note da matar shi suna yi da shi tana cewa
suna da mijin da yake taimaka uwarta ta
eh
suna zagin sa
eh suna cewa wai bari na tura masa abin da ya dace wai 10,000 ne zai sai kayan azumi ita kuma matar ta shi har da tsaki tana cewa 10,000 dai ko halin karanta shikenan yace wai dan Allah mallan 10,000 da yake bayarwa bai takura wa kansa ba shin hakan laifi ne ko rashin godiya Allah ne irin na mata yace kuma shi ya dauki dauniyar karatun matarsa ta degree tunda suka yi aure sannan yace ya batta aka biya mata masters ta je ta yi kai masters a kasar waje yace tunda ta da ta canza halayenta yace duk abin da zai mata ba ta godewa amma duk da haka yace mallan asasa addawa Allah ya ba sa haihuwa
wai a hakan dai yana tare da ita
a tsare ka
shin gam kenan yau kuma mallan ka ɗebo mana mutane wasu abubuwa shi ma wannan
wallahi yana son mace shi
eh sai
dai shi a dubu goman da yake bayarwa
Allah saka mai da alkhairi na farko dai dan uwa kyautata wa surukarka da kake yi abu ne mai kyau Allah saka maka da alkhairi mu ba za mu hana ka aikin alkhairi ba ka ci gaba da kyautata mata daman dan Allah kake bata ba wai dan wani Allah ba wannan in ka ga dama kenan amma ita kyautatawar kuma idan kana kyautatawa eh to in ka ga dama za ka iya canjawa ka dawo kana yi waje ina fatan kana fahimta wannan kana kyauta mai duk kyautatawa kyautatawa ce to ba dole bane eh za ka yi ta kyautatawa wataƙila ka yi wa eh ya yi butulci ko ya yi wani abu duk da dan Allah ka yi to sai ka canja masa sai ka je ka ba wa wani wanda ba shi ba wanda wataƙila zai ga mutuncin abin da ake masa duk da dan Allah ɗin ka yi shi kuma in ya ji jiki zai gane ni'imar da Ubangiji ya masa ai ina fata ana fahimta yawwa to a nan gudun ya yi ƙoƙari ni injiniya na daɗe ma fa ban sani ba a wannan majalisi namu ni mun taɓa ma karanta takarda wani mutum da yake ya sa wani albashi wa surukansa yake tura musu ko 10,000 nan ne ka iya tunawa wannan mutumin jarumi ne kuma ya yi ƙoƙari kuma ke wannan mata ta sa ki gode wa Allah Allah ya baki mai gidan da yana iya ɗaukar 10,000 ba su rikanki wallahi ko 2,000 ne ya yi ƙoƙari Allah saka mai da alkhairi ya yi kyau abu na biyu har ya ɗauki nauyin karatunta ta je ƙasar waje abu na uku kuma sun zo sun haɗu da uwar da ake kyautata mata da yadda aka ɗauki nauyin karatunta kuma take zaman auren mijinta ake haduwa a zagi mijin akan kyautata wanda yi an raina ka duba halin mutane idan baka bayar ba a haɗu a zage ka idan ka bayar ɗin kuma shi ma a zage ka sifan munafukai kenan da Qur'ani ya bada labari idan ba a baka ba an gane ku idan baka bayar ba su ce baka bayar ba an gane ku idan kuma ka bayar a su ce yayi kadan haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi idan ba a bayar ba a je a ta zagi in Abubakar ya dauka ya bayar ko in wani Abdurrahman ibn Auf ya dauka ya bayar sai munafikai su koma gidan su ka duba dan abin da ya bayar to wannan sifar surukan nan naka da matarka ko sun sani ko ba su sani ba sun shiga layin munafikai ne Allah ke bayar da su su gyara
amin
dan haka shawara ta a nan gurin tunda ka bayar kuma sun haɗu sun je sun zage ka kuma dan Allah kake bayarwa kar ka ji komai kana da ladanka a wajen Allah kuma ka yi ƙoƙari idan ka ga dama za ka ci gaba ka ci gaba in ka ga ka takura ka daina ba su amma dai ka ci gaba da bayarwa amma ni in zan ba da shawara wataƙila nemi wasu mutanen ka rinka ba su 10,000 ka samu ladanka ai ba dole ba ne ba tunda suna zagin ka sun rena abin da kake yi samu wata kanwar uwarka ka rinka tura mata 10,000
kenan
kwarai kuwa ko ka nemi wasu makota ka rinka tura musu 10,000 ka ga ladanka na 10,000 da kake bayarwa yana nan a wajen Allah kuma daman dan Allah ke bayarwa idan bakin ya zo ya sake magana ya ce kana ce a ba ku ai ni mai karamin ai mai karamin hannu ne ni ai su ji jiki su gane cewa ashe 10,000 nan tana da amfani da za ka dan dage musu kafan batir to da zai kyau kwarai da gaske Allah ya mana afuwa ka gane ma'anar dake kan bala
ga
to ba da kwa muje
Allah ya saka da alkhairi
an gobe ka karu to mun tambaya ne ka ce me ake na'am
me tambaya ta gaba yace ina ga shi pilot ne yace wai idan Allah ya zai ya dinga sallolin sa saboda sautari suna da kashi yana cikin jirgi tambaya ta farko kenan mu gama su ko kuma mu karanto duka tambayoyin
na'am
tambaya ta biyu sai yake cewa ya halatta ya janyo lokacin sallah alhalin lokaci bai shiga ba saboda zai yana tukin jirgi ina ga yadda ya faɗa kenan sannan tambaya ta uku shi yake cewa wajen fuskantar alƙibla ba lallai ne wai jirgin yana fuskantar alƙibla ba
sai wannan direban jirgi ne yake tambaya direban jirgi ne yake tambaya Allah ya saka mai da alkhairi an samu ci gaba direban jirgi zai yi tambaya akan ibadarsa na farko dai zai rinƙa yin sallolinsa idan sallah ta kama shi a sama kuma yana jin tsoron shi wato kubucewar lokaci kafin ya sauka ku ji sharaɗin sallah a jirgin sama ya halatta a yi sallah a jirgin sama idan ana jin tsoron kubucewar lokaci idan mutum ya hau jirgi zai je ya sauka inda ya sauka a ƙasa da sauran lokacin sallah to kar ya yi sallah a cikin jirgi shine ya fi falala ina fata na fahimta me yasa saboda sallah a cikin jirgi larura ce duk malaman da suka ba da fatawa akan halaccin yin sallah a cikin jirgi akan larura ne ina fatan kana fahimta su malikiya a mazhabar malikiya suna da ra'ayin cewa bai halatta mutum ya yi sallah ba baya taɓa ƙasa dole ne a mazhabar malikiya yanzu za ka yi sallah sai ka taɓa mai sai ka taɓa ƙasa don haka ma ba su yadda ba ma mutum ya taka wani tudu kamar yanzu kawai ka sa kujera ka yi sallah ba ka taɓa ƙasa ba ba sa su ba su yadda ba wani ya taɓa yin tambaya kan cewa zai iya sallah a jirgi wani ya ce masa zai iya ci shi bai zai ba shi dan malikiya ne me yasa ce saboda su maza ba su sai dole ya zama bi mulashiq bil ard kana haduwa da ƙasa sai malumi ya ce masa ai shi ma jirgin a haɗe yake da ƙasa ai dan nisan jirgi a haɗe yake ai sai ai tsakanin sa da sama ai akwai wani abu kamar yanzu kujerar da kake zaune ai ita ma haɗe take da ƙasa kawai jikinka ne bai taɓa ƙasa ba kamar yadda kuma kana iya yin sallah akan tabarma ai jikinka bai taɓa ƙasa ba ai shi ma ba bai mulasik wani suka ce iska ce hawa ce iska ne tsakanin ƙasan jirgi da ya taɓa ƙasa don haka za ka iya yin sallah a cikin jirgi wannan wani istinbaɗi ne wani masa don haka a nan abin da nake so in ce da wannan pilot ɗin duk sallar da ya tabbatar za ta yi masa a cikin jirgi lokacin ta zai ƙure ya halatta ya yi ta a cikin wato jirginsa ba tare da ya tsaya sai lokacin sallah ya ƙure ya sauka ya ba shi kuma kuskure ne mutum saboda yana sama kamar yadda wasu za ka suna ba ka tabbata suna sallah a cikin jirgi ba sai su bari to sai dai in larurar rashin alwala dan akwai wannan larurar ba inda za ka yi alwala banɗakin jirgi ba kowa ke iya alwala ba don su laifi ne ba a wajen suka zubar da ruwa a ƙasa ba a zubar da ruwa to ko mutumin da ke da ƙiba a jikinsu bai ita ma ya ɗaga ƙafa sai wanke ba ɗan ƙaramin wuri ne to kaga larurori ne da za su sa wataƙila mutum dole sai ya jinkirta yawwa to sai dai taimama idan akwai abubuwan da za ka yi taimama ɗin a cikin jirgin ka kula da wannan tunda ita ma taimama ai tana da ƙa'idojinta da sharuɗanta don haka dai amsar ita ce ya halatta ya yi sallah pilot ne ko fasinja ne ya halatta ya yi sallah a cikin jirgi a sallar da yake gani in ya batta in ya sauka lokacin ya kuri ya halatta sannan ya halatta ya jawo sallah lokacin ta bai shiga ba ya yi ta akwai sallolin da ya halatta a jawo su lokacin su bai yi ba a haɗe su kamar yanzu misalin la'asar yana iya yi idan zai azhar ya jawo la'asar tunda galiban duk inda airport yake ma a wajen gari ne ai tunda malamin fiqhin ma sun ce ana iya fara sallar kasaru ne, an gane, idan mutum ya bar gari, ya bar gonakin gari. To al'ada kuma yawanci duk inda airport yake za ga wajen gari ne, wataƙila wani zai ce to a yanzu airport ya zama cikin gari saboda bayan airport akwai gini ba, to wannan kuma hukunci ne na daban. Ina fatan mutum ya gwada tashi da nisan gurinsa da wurin, to la'alla ya yi, ko kuma dan ya fita daga shi ba ya bari sai ya tashi. To amma in ya tashi din kaga hukuncin yin sallah da nutsuwa da komai kaga ta kubuce masa. Yawwa, to zai iya dauko azhar yayi ta, zai dauko la'asar yayi ta lokacin ta bai ba, ya halatta ya dauko isha'i yayi ta da magriba, wannan ya halatta ya jawo sallah lokacin ta bai ba. Amma a ce pilot zai tashi jirgin sa, an gane ko, karfe 11 zai tashi, an gane, sai ce a to yanzu karfe 11 shi yanzu in ya tashi sai yayi awa kaza a sama, gaskiya bari ya zo ya salla azhar karfe 11 bai halatta ba, wannan bai halatta ba. Kamar yanzu pilot zai tashi da la'asar, sai ce to ai tunda shi yanzu zai tafiya, la'asar za ta shiga masa a hanya yana sama, bari ya zo ya la'asar ɗinsa, ai bari ya yi magaribarsa da la'asar, bai halatta ba shi ma. Da haka ya kamata a kiyaye sallolin da ake haɗawa, a wannan la'asar a haɗa ta da azhar, isha'i a haɗa ta da me, da wannan, ko kuma ya ce bari ya ɗauko asubahi ya yi ta tun da isha'i, bai halatta ba. Wannan duka idan ya yi kuma sallar ba ta yi ba. Sannan maganar fuskanta alƙibla ba dole ba ne, larura ne, ina wato allu fa samma wajhullah. Malamai sun ce larura ne yin sallah a cikin jirgi, kuma mutum zai iya yin sallarsa kamar yadda aka bada fatawa, ba kuma dole sai ya fuskanci alƙibla ba, ko ina ne kawai ya fuskanta ya kabbara, insha Allah Allah zai karba. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Ita mai ta gaba take cewa mijinta ne wai idan suka samu damuwa da shi idan sa rufewa yake ta cin mutunci zagi baƙaƙen maganganu ba zai ga alkhairin da aka yi na baya ba. Ta ce duk ƙanƙantar laifi haka zai yanke hukunci fiye da abin da ta yi. Ta ce kuma biyayya tana iya iya wata iya ƙoƙarinta. To wai shi so yake a rayu kwata-kwata, ba ɓacin rai ba kuskure, kullum cikin farin ciki. Ta ce haka kuma ba zai yiwu ba gaskiya. Ta ce ba shi da haƙuri ko kaɗan, don Allah malam ya ba su shawara kuma a masa nasiha.
Na farko ke ɗin ke haƙuri, matar da suke auren miji mara haƙuri, tunda akwai wani alherin ana tattare da shi, wataƙila akwai 'ya'ya, wataƙila akwai maikon duniya, wanda da yawa shi abin da yake ajiye ku kenan. Wataƙila wataƙila kuma akwai wasu larurori da ba sai na yi bayani ba, wani ɗin ba za ka iya fita daga gidansa ba. Wannan wadda ta ce ma ba uwa ba uba, ina za ta je, ba inda za ta je, to da sauransu. To a nan ni ina ba da shawara ke ke haƙuri da shi da halinsa, ki ci gaba da yi masa addu'a, Allah shi da shi. Abu na biyu, ki daina yin abin da zai ɓata mai rai, ki yi ƙoƙari idan kina yin guda biyar ki rage ki rinƙa yin guda biyu, biyun ma ki roƙi Allah, Allah ya raba ki da aikata abin da ba ya so. Ai shi daɗin mutum in ka fahimci ga halinsa sai ka zauna ka san yadda za ka zauna da shi, tunda larurar zama ta haɗa ki da shi, ba yanda za ki shi ke mutunci ta haƙuri da shi, kuma ki daina yi masa abin da yake sa ya zage ki ya ci mutuncin ki a hantare ki idan bai zai yiwu ba. Babu tilas, babu wani dole, sai ki nemi ya sauwaƙe miki in kin auna kin duba rabuwa da shi, babu wata damuwa, za ki iya rabuwa ki rayu, ki rabu da shi tun daga halinsa bai da kyau, sai zai nemo wacce ta dace da shi. Wallahu alam. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ɗan wata ce ta yi husati ne zuwa za ta yi 40, shi ne take tambaya da ita ma dai akan azumi wai ko ciyarwa ko azumi, wai yaron yana da tsoro sosai.
Sai ta jira ta sha azumi, idan ta gama shayarwa ko ya rage tsoron aka fara ba shi abinci ta rama azumin ta. Wallahu alam. Na'am,
wannan take cewa takan yi addu'a a sujjadar ƙarshe idan tana sallah, sai ta ji wani wa'azi cewa wai hakan ba daidai ba ne, wai dole sai sujjada ta zama daidai da sauran, ka a tsawai ta ɗaya kenan a yadda ta faɗa. Shi ne take cewa don Allah malam ya hukuncin yake ne.
Ba dolen dole ne sujjada kowace tsawonta ya zama daidai da kowace ba, ya danganta ga irin addu'o'in da mutum ya ga dama ya yi. Kawai dai abin da ake gujewa ɗabi'ar da wasu mutane suke yi suka mai da shi kamar addini a ware sujjadar ƙarshe a sallah a zama ita aka fi tsananta wannan bid'a ne a ware sujjadar ƙarshe a cikin sallah ya zama duk addu'o'i masu muhimmanci a nan zai wannan babu nasi babu dalili a kai don haka idan kina da wannan ɗabi'ar ki daina ki baza addu'o'inki a cikin kowace sujjada yayi daidai na Allahu akbar
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ya hukuncin wannan auren mace ce take son mijinta tsakani da Allah wai daga baya sai ta gane yana son ta ne wai saboda dukiyar mahaifinta saboda su al'ada sai idan aka yi aure iyayen yarinya suna ba da ci da sauransu har jari ma suna bayarwa to wai shi ashe dan haka ya aure ta sai daga baya ta gane ta yi kokarin yi masa biyayya amma baya gani har ya kai wai idan suka samu sabani yana hana ta abinci kuma ta ce tana son aljanna tana so ta bi shi to ta ce dai cin mutunci har ta gaji ba za ta iya ci gaba da wannan rayuwa ba shine take neman saki shine take tambaya take neman ƙarin shawara take neman shawaran malam sakan ta yi daidai
to na farko dai ai ba laifi bane dan mutun ya ga kuna da kuɗi ya nemi ki ai ha to zai nemi ki ne dan talauci ka fahimci mata wata ba wato ba ina nufin niyyar auren kwata-kwata ya yi ba don Allah ba don kuɗi amma kuma a matsayin ɗan adam yanzu malam duk wanda ya zo neman yarinya ya ga ubancin mahala mawadaci ne na da abin alheri akwai laifi ba laifi ba ne ba ka nemi mai ɗan dama-dama waye yake neman wahala ta haka babanki yana da wadata yana da rufin asiri ya kara miki kima ya ne miki aure saboda gidanku akwai rufin asiri wannan ya kara miki daraja har ya fi a zage ku da talauci kar ki ce ba dan Allah ya aure ki ba ki ce daga cikin qualities da yasa ya aure ki ubanki yana da shi kuma wannan ai matsayi ne alfahari ne gare ki ka aure ni ubana yana da shi yayi daidai bai kamata ki kashe aure saboda wannan ba dan kin gane yana son ki saboda kuna da kuɗi to zai soki ne saboda kuna cikin talauci? A'a bai yi laifi ba ai dan adam ne ai kawai abin da aka ki ya zama babu niyya mai kyau tsabar kwaɗayin duniyan ne yasa kawai ya yi auren da dukiyar ta ƙare shi kama tozar ta ki to wannan shi ne abin da zai abu na biyu a cikin fatawarki kin ce babanki yana da wadata kuna da rufin asiri kuma kin zo kin ce mana baya baki abinci
shi ne zamba
eh
samu sabani
to tunda suna da wadata kuma ubanta mai hali ne
aiwa a gari ɗaya suke ba ko suna da nisa
to ba sai ta ciyar da kanta ba sai ta ɗauka a cikin kuɗin da ubanta ya mata ta riƙe auren na'am
ta yi abincin ya ƙare
ko kuɗin ya ƙare ko kuɗin uban ya ƙare yanzu ko uban ya mutu to wannan laifi ne ba daidai ba ne wataƙila da yana ciyar da ita ina jin da ba ta yi wannan tambayar ba to yanzu kin ci da ke da yake da wulakanta ki da yake duk wannan dalilai ne da cin mutuncin da yake miki wannan duka dalilai ne da a shari'a idan ba zai gyara ba bai daina ba za ki iya neman saki amma fatan mu a yi masa magana ya daina a ci gaba da zaman auren amma in bai gyara ba bai daina ba in kin nemi ya sake ki in ya ki ya gyara an buga ya ki ya gyara kika nemi ya sallame ki muke laifi ba baki saba wa Allah ba amma dai ki auna ki duba ki gani me zai biyo baya bayan kin rabu da shi kun rabu da juna saboda shi kuma matsalar baki san wani miji ne zai zo ne miki daga baya ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa yana da kyau idan bayan an daura aure bayan an dawo mace da mijinta kenan already an riga an daura su dauki hoto tare sannan wai yana da kyau idan an kai ta gidan mijinta ya kira mai hoto a musu hoto a gidan shine ta ƙarshe take cewa wai shin wai ɗaukan hoton ma dai kwata-kwatan shi yana da kyau ko yaya
to duka wannan tambaya ce akan halaccin ɗaukan hoto ko rashin halaccin ɗaukan hoto matsala ce da akwai saɓanin malamai a kai a ɗauki hoto kar a ɗauki hoto na farko umuman ɗaukan hoto akwai malaman da suka tafi akan haram ne haramun ne ɗaukan hoto kaɗan daga cikinsu akwai Sheikh Nasir al-Albani Allah ya masa rahama da wasu daga cikin malamai a da can da yanzu daga ba su yadda a rahoton su kuma ba su amanta a rahoto ba me dalilin su nassoshin da manzon Allah ya magana akan haramcin hoto hadisai da suke ta kawo akan wannan Allah ya tine masu daukan hoto wannan da suke daukan hoto za a ce su kura ran abin da suke dauka da tsoronsu abu na biyu wasu malaman sun tafi akan hadisan da annabi yake magana akan tsinuwa da la'anta da haramci a dauka ba irin hoton da ake dauka yanzu bane ba wannan hoto photographer na camera bane hoto na zane hoto na mutum mutumi ne da yawan su sun tafi akan wannan da haka malaman da ake ganin suna daukan hoto ko wanda ke watan su to suna kan wancan ra'ayi din ne na cewa wannan hoto da annabi ya hana a dauka lalle akwai hadisi annabi ya hana a dauki hoto tabbas amma ba irin wannan photographer da wannan kyamarorin mu suke dauka ba shi bane ba suka ta kawo hujjoji da bayanan su Usaimin rahimahullahu ta'ala da sauran wasu malamai wannan ina faɗa ne a gurguje amma wata rana mun samu lokaci a farkon karatu za mu kawo hujjojin waɗanda suka haramta a dauki hoto da hujjojin waɗanda suka halatta a dauki hoto to idan an ce ya halatta a dauki hoto misali in mun tafi akan ra'ayin waɗanda suna ganin ya halatta ba irin wannan hoton ne annabi ya haramta ba in mun tafi akan wannan hukuta da jayayya da sabani to shi kuma mijinki da zai je ya dauko wani balagagge ya ganki ya dauki hoto fa bai halatta namiji ya zo ya dauki hoton kyamara ga wata mace da ba ta sa ba kamar namiji ya rinka daukan hoton yan mata ko namiji ya tsaye dauki hoton matar wani ko da ko mijinki ne ya baki dama sai dai a nemi mace mai daukan hoto ta dauke yanzu anan ana magana akan kallon ki da zai yi shi yanzu mai kamarar namiji da zai ga kirjin ki ya ga kwalliyar ki ya ce gyara fuskar ki hajiya wani ma ya sa miki huda ya gyara ki wani ya miki kaza wannan kallon naki da zai yi bai halatta ba ko da ku mun tafi akan ra'ayin malaman da suke ganin halal ne a dauki hoto to ku ai bai halatta wani balagagge ya zo ya ganke ya dauki hoton ki wannan haramun ne la yajuz in kin ce ba za ki dauka ba ya nemo mace mai dauka ta dauke ki wannan ba ke laifi ba muke sabawa Allah ba to amma idan ya aure ki tunda kin zama matarsa ya halatta ya nemo wata mace mai daukan hoto ta dauke ku tare in mun tafi akan ra'ayin masu halatta daukan hoto idan an kai ki ko kuma an tare an yi daurin aure ya zo gidanku yana so ku tsaya tare ku dauki hoto idan mace ce za ta dauki hoton ku ya halatta in mace ce me yasa nace mace ni ba ni da dalili ba ni da hujja da zan halatta wani namiji balagagge ya dauki kyamara ya kalli wata mace ya dauki hoton ta ba ko da kuwa ya an tafi akan ra'ayin waɗancan malaman da suka halatta a dauki hoton ni ba ni da wannan hujjar dan haka a waje na haram ne la yajuz sai dai a nemo ko mace ko karamar yarinya ko karamin yaro da babu haramci a kansa ne kalli wannan mata wallahi ta'ala alam na'am
Allah ya saka da alkhairi mutan baya ta gaba take cewa mijin su ne wai yake amfani da ita da kishiyarta a tare tace sun yi wajen sau biyar saboda matsanta musu da yake yi to yanzu sun bijire masa shine abin ya kai wai har da duka
shine ban gane wannan fitin bai taka ba menene kake so ka ce
miji ne yake hada matansa guda biyu ita ke na wasu rubutu tambayar nan da ita da kishiyar ta yake hada su yayi alaka da su a daki daya
eh
eh tace an yi har sau biyar so da yana matsanta musu har ya sa su dai aka yi har sau biyar to yanzu sun bijire sun ce wallahi su ba za su ci gaba ba shine yake haddada
yanzu damun ana samu wanda zai iya wannan abu
wallahi gashi dai ta rubuto tace dan Allah mallam ya taimaka
an yi wannan ba tsafi yake ba ko ba wani tsafi ya zai karbo a wajen wani boka ba kuwa
sai din ce
yanzu mai hankali mai mutunci ba dan butul ba mai kunya ya dauko wacce matar duba kishin mata fa injiniya ka lura
kishi ba
duba kishin mace fa ka dauko ta ka sata a daki a wuri guda kai alaka da ita daya tana kallo wani irin dabbanci ne da shiga hakin dan adam ai ko ban ja aya ba ko ban ja hadisi ba ai akwai shiga hakkin dan adam ba babu dan adam take a cikin wannan abu kan na tsawaita haram ne bai halatta ba na farko akwai ganin tsaraicin juna idan shi namijin ya halatta ya ga tsaraicin kike to ita kishiyarki ya halatta ta ga tsaraicin ki sannan ke da zai hada ki da kishiyarki wuri guda ya halatta ku kasance wuri guda ta ki ga tsaraicin ta wato irin waɗannan tambayoyi ne wasu mutane waɗanda ba sa bibiyan mu a karatuttuka idan sun ji fatawar ana fadar sai su ƙarya ne saboda me ai gani suke kurin a hankali bai dauka ba to Allah sauki Allah shirye da shi kar ku yadda kada ku masa da'a wani zai ce ai matan sa ne baka da hankali baka da hankali baka san me kake ba matan sa ne tabbas amma shari'a ta ba shi dama inda zai amfana da kowace da ba privately akwai shiga hakkin dan adam anan ka dauki mace da zafin kishin da kake da shi ka saba wa Allah ka aikata haram ka hada ta da yar uwarta wuri guda ku kwanta tare kuma wai ta iya da wai ka dace ta ya kamata wannan a samu itace a musu duka
gaskiya ne
a ba shi kashi ko baka ce gaskiya ba ma gaskiya ne ai kuma ba ku da zuciya ma wala ba ku da zuciya da ke da kishiyar taki ki gaya mata ba ku da zuciya ba kuma san me kuke yi ba ku kaurace masa shi kadai ne namiji shi din banza shi din wofi shirme mutumin da baya tsoron Allah mutumin da yake dabbanci yake dayusanci yake aladanci ya je ya karbo wani tsari na boka ne watakila ni injiniya ban gamsu wannan mutum yana cikakken hankali ba kuma ni ban gamsu cewa wannan mutumin ba wani boka ne ya je ba shi wani lakabi cewa ya rinka hada matansa a shimfiɗa guda ba yana alaƙa da su bai kamata mu yi sakaci wajen ba da fatawa mu yi sako-sako wajen ba mutanen nan amsa ba saboda wani shakiyanci ne za a shigo da shi kuma na daban kuma ya kamata ku kai shi ƙara ƙungiyar mata ƴan women rights ku kai ƙaran wannan mutumin a neme su a ɗau mataki a kan shi ya ci mutuncin mata a nan ƴan ƴancin mata ya kamata ku yi aiki ya ɗauki mace ya zo ya haɗa ta da ƴar uwarta matar aure da salatar annabi kuma ya yi ba a sau ɗaya ba kuma har da duka ke ba ki da uba ke ba ki da yaya ke ba ki da ƴan uwa ku je ku gaya wa iyayenku ku ce sun aura muku alade Allah shirya da shi Allah ganar da shi muna masa addu'a idan akan jahilci yake Allah ganar da shi idan ku akan shakiyanci ne Allah muku maganin sa kuma muna muku addu'a ya Allah ya mai girma da daukaka wannan mutumin idan shakiyanci ne da saba maka da keta dokar ka ya ubangiji Allah ka samarwa da matan nan yanci ka raba su da shi ka ba su wani miji wanda ba shi ba karki saki murya da kike akan wannan abu kuma kar ku sake bari ya hada ku a daki daya in ya kira ku daya ta je daya kar ta je in ya kira daya ka ce sai ta fito in daya ta shigo daya ta fita ku yi ta wasan buya da shi a haka Allah shirye shi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wanda za ta aura ne in ta yi mishi magana akan ya ba ta kudin gyaran jiki da sauran abubuwa da sauran abubuwa wai kawai sai ya tura mata wa'azin wani malami to a wa'azin dai ana magana akan cewa mutum
in ya yi yayan ko wani wuri ke yayan ko inda ya fusa daidai
to mutum wa'azin yana magana akan da yin fake news atin mutum dai ya ciyar da abin da daidai gwargwadon halin shi kuma ba mutum ba zai yi kyauta da abin da ba shi da shi ba to ita kuma ta ga ko auren ta bai ba amma dai sai an kusa auren shi ne take so ma dan ya fayyace musu
to na farko dai ki ta kafafa da auren marwaci sakon farko kenan kuma ni na sha fadan wannan ina mai mai ta akwai mutanen da stingy marwaci marwaci marwata ne stingy ne suna da ruwa don haka ina ja miki kunne mutumin da bai aure ki ba tun yanzu abin da ya kamata ya miki na dole kina cewa yayi yana turo miki wata aya ko hadisin da ba haka bane ba wallahi in kika fada hannunsa sai abin da Allah ya amma ko ban hada auren nan ba inda na ji kin ce an sa aure ki fa tsaya ku fahimci juna wani wai kai haka kake in yace eh haka yake to ki ce ka dan saurare ni zan yi shawara je ki sanar da iyayenki ko kuma ki tafi da babban guzuri yanzu zaki auren nan iyayenki su tana da abin da za su ciyar da ke sauki nauyinki gaskiya kuma mutane su ji tsoron Allah su zai zuwa fatawar malamai suna yanke iya gabar da suka ga dama su gaya mutane wannan haramun ne ha'incin ilimi ne cin amana ne ya zaki ki tattauna da shi ku shawarta in kin ga halinsa ne in kin ga zaki ya zama da shi a haka bismillah in kin ga ba zaki ya ki ba ta aura Allah kawo miki wanda zai kula da ke na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa yar wacce ce ta ce ta dina son mijinta ko da yayi wani abun kyautatawa duka dai ba ta so ta ce ya sake ta yaƙi duk da dai bata faɗa masa cewa ta dina son shi ba tana gujewa zunubin da za ta aikata saboda haƙƙin shi a kanta na aure ta ce tana da nata dalilin saboda yana neman matan banza a waje kuma ba shi da kyauta sai dai ta gaina wa wasu ana dai ta gaji da auren shi ne ta ce don Allah malam ya yi magana a kai ita kuma za ta san yadda za ta yi fatawar ta je gari
ba daidai ba ne namiji ya zama marwaci baya ɗaukar nauyin matarsa kuma ya zama mai neman mata da kuma mai ne laifin da ta faɗa na gaba
yana kyauta ita in waje yake
mata ka ai da mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqati an zahara ghinan wasu alherin sadaka shine gida ya wadata yawa ka samu wadata iyalin ka sannan ka ba wani dabi'ar mijinki ba daidai bane kuskure ne ko yana tattare da mugunta sosai ku ya tsananta muku ya je faranta wasu ka san wani akwai kyauta amma a waje a gida dai ba sa ganin kyautarsa amma a waje ana ganin kyautarsa wani yana da wannan dabi'ar to kuma wannan ba tsoron Allah bane ba daidai bane to wannan laifuffukan fa da kike in irga kina da dalilin ki iya kashe auren ki saboda su idan bai zai gyara ba kullum muna gaya musu abinda ake so ya gyara kuma a bashi time ya gyara kuma a yi masa nasiha ya gyara in duka waɗannan matakai aka bi an bashi lokaci bai gyara ba an masa nasiha bai gyara ba an haɗa shi da wasu bai gyara ba to tana iya neman ya sallake ya sauke mata babu wani ɓata lokaci shine shawara ta wallahi alam na
ce suke ta yaki
sai ta nemi ta tafi kotu ai ba wani wahala duk wani duk matar da mijinta ta ce sake ta yi sake ta ai akwai alƙali yayi ai babu tilas
wasu iyayen kuma su suke hanawa
to
ta ce za ta saba wa Allah ta tace ta saba wa
Allah ba wani sabon Allah da kika yi
kar ta je ta saba wa Allah zaman da take
ai okay to eh lalle kam indai baki a son sai na wannan zaki ya saba Allah ai sai ki dai ki abin da ki iyayen naki ne ba akan daidai ba iyayen nata ne ba akan daidai ba kar ki zauna ki saba wa Allah dan yi musu da'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hadisi ne na malama
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi aure shekara uku amma babu kwanciyar hankali wai saboda makirci na uwar gidanta mijin ya ki ganewa yanzu kimanin shekara ɗaya kenan ma ya ɗau uwar gidan sun koma wani gari ita ya bacci a zandar ta ce babu ci babu sha ba sutura wajen zaman ma da take zaune ita take biyan kuɗin haya ga yara biyu babu magana mai daɗi wata ma tana magana da shi kullum cikin tashin hankali ta ce ba ta da iyaye Allah ya mutu rasuwa ba ta da ko mutum ɗaya da zai taimaka mata ta nemi taimako a gurare daban-daban sai dai haƙuri ake ba ta kullum idan ta yi magana wai sai ya ce aurensa yana nan kuma yana so amma ya ƙi zuwa ya kai ta inda yake zaune ta yi da na sani har ta gaji saboda kullun cikin kuka take tace a haka wai har taje ta aikata zina da aurenta shi ya tafi abin ta shekara tace to tana son ta sanya muku mu aurenta
kar a bata lokaci ki kashi auren kawai ki neme yadda zaki rayu tunda ba zaki hakurin ba kin fara zina ni ban da wata fatura da zan baki da ki zauna a asibiti ki ta zina ki kashi auren ki neme yadda zaki rayu Allah ya sare na'am
Allah ya saka alkai wannan take cewa wai idan mace ta haihu kwana nawa za ta yi bata yi sallah ba kuma wace addu'a za ta yi idan za ta yi wankan haihuwa wankan jinin haihuwa
hadisi ya zo ingantacce a ɗaya daga cikin mata annabi ne take faɗa ko watan ta kana ta ne sawu ta qa'udna ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata idan suka haihu a zamanin manzo Allah suna yin kwana 40 ne kwana 40 a rinka kula da jinin in ya kai kwana 40 sai a yi wanka sai a ci gaba da sallah amma wani yana iya dauke kafin kwana 40 an ga ya dauke alamun daukewar jini sun tabbata sai a yi sallah ko da kwana 40 din ba ta cika ba wallahi a'lam na'am
sai take tambaya kuma wace addu'a ake yi idan za a yi wankan
wani wanka
wai na jinin haihuwa
babu wata addu'a kawai niyya za a yi wanka babu wata addu'a na'am
sannan kuma take cewa wai kwana nawa za a yi ba a yi saduwa aure da ita ba sai ta shekara ko kuma sai ta yi dan da ta haifa
na farko dai idan jini ya dauke ya halatta a ci gaba da mu'amala aure da ita in dai jinin ta ya dauke kwana 40 bayan haihuwa kenan ana iya alaka da mace kwana 40 bayan ta haihu ko kuma ma sati biyu in dai jini ya dauke babban abin da yake hana alaka da mace jini abu na biyu sai kuma lafiyar jiki idan babu wani barna da haihuwar ta mata babu yanka babu dinki babu wani matsala shikenan a ci gaba da alaka babu wani kwanaki da shari'a ta kayyade cewa bayan haihuwa sai an yi wannan kwanakin sannan a ci gaba da alaka na farko a tabbatar lafiyar ki kalau sannan kuma a tabbatar jini ya dauke kuma za ki iya jurewa din shi kenan in ku ba haka ba ki bari ki huta ki ci abinci mai kyau ki farfado sannan a ci gaba da mu'amala Allahu a'lam
sai kuma mai tambaya ta gaba take cewa mahaifiyarta ce take ba da magani kamar dai bokan ci kenan shi
kuma in ta mutu tana aikata wannan dabi'a wuta za ta shiga boka kam wanda ya je gurin sa ma manzo Allah ya ce sallar safana 40 babu wanda ya je wajensa sallar safana 40 babu kuma yace man ata kahinan aw arrafan tasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yaje gurin boka ko mai gobe da nisa ko mai duba ya gaskata shi akan abin da faɗa ya ma kafirce da abin da Allah ya saukar da annabi to ina ga wanda shi yake aikata ma dabi'ar bokancin ai akwai hadari kwarai tana aikata haramu kuma kar ku mata da'a akan wannan mummunan sana'a da take da shi kuma ku mata addu'a Allah ya shirye da ita lalle ma yake ku tana cikin hadari na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa an yi mata aure yanzu shekara 6 lokacin tana shekara 18 shi kuma mijin yana da shekara 48 yana da mata wanda suka yana da mata da yara ma wanda suka girme ta tace an cire ta a makarantar boko ba shawarar ta shi ya ce matarsa ba za ta yi karatu ba tace ko hira baya bari ai da shi irin ta ma'auratan nan tace baya kula da ita yaransa ma baya kula da su ba a hira ba a komai tace shekara 2 bai sauke mata hakkin bai sauke wa yaransa hakkin su ba sannan yace tace idan an zo alaka aure kawai idan bukatar sa ta biya ita ko bata gamsu ba kawai shikenan zai tashi ya tafi ko ya ce mata zai dawo da asuba amma ba zai dawo ba tace yanzu tana cikin damuwa tana tsoro ma ciwon damuwa zai iya kama ta tace yanzu ko hadda take mamantawa take sai ta manta ta fara manta abubuwa tace ba wanda za ta kai wa ƙarar ta iyayenta duka sun rasu tace mahaifiyarta ma kafin ta rasu idan ta kai mata ƙara ba ta goyon bayan ta sai ta ce wallahi ba za ta zauna a wajen ta ba ko da ta kashe aurenta
Allah shi ne
shawaran malam
Allah ya sauke ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wato akwai larurar da wata dai ta fada cikin larura bayan da zaka yi dole ka bar ta ciki
wallahi
yanzu kaga wannan auren babban abin da ya cancanta a kashe shi wannan auren abin da ya fi dacewa a kashe shi ya zama babu shi saboda iya ƙarshen zalunci kenan. To amma in ka kashe auren ina za ta yi? Ita kanta ta tabbatar ba inda za ta je. Ta ka tunda ba inda za ki je, ba yanda za ki, ba iyaye, ba kowa. Allah ya haɗa ki da miji azzalimi. Ki fara tunanin ya za ki iya rayuwa ki taimaki kanki. Kuma ki cire wa kanki sha'awar buƙatar ɗa namiji ɗin. Kawai ki ɗauka kina zama ne yana taimaka miki kina kula da ƴaƴanki. Shikenan kawai. Ba wata hukuma, ba gidan da za ta je, ba wani gwamnati. Shawara ta biyu, ki fara tunanin in kin kashe auren a ina za ki iya rayuwa da ba za ki tozarta ba. In kin samu ki kashe auren shikenan. Allah sauke nam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa matar tana da tsohon ciki, sannan mahaifiyarsa ma haka tana fama da ulcer, ba ta iya azumi, sannan akwai sauran azumi guda shida na bara da ba ta iya ƙarasawa ba. Shi ne yake tambaya za su iya ciyarwa, sannan ya ciyarwa zai kasance.
Ba za su ciyar ba. Da kafin ta samu tsohon cikin me yasa ba ta dama ba? Wato ni ina mamakin mutane. Ba za su ciyar ba.
Mahaifiyar da gwara
ma mahaifiyar. Ita, ina zuwa. Ita dai mata ba su ciyar ba. Sannan amma mahaifiyarsa da ke ta fama da ulcer. Ka ga wannan tana fama da ciwo ne, da dawwammamen ciwo da an san larura ne dole ci abinci akai akai. Ita wannan za ta iya ciyarwa. Ta sha azumi ta ciyar, amma matarka kuma ba za ta ciyar ba. Za ta sha azumi za ta rama ne, in ta samu warkewa ko ta gama shayarwa sai ta rama. Wallahi wannan nam.
Allah ya sa ya ake ciyarwar? Ana yawan tambaya.
Kullum abincin mutum ɗaya, abincin yini. Abinda zai ishi mutum a yini. Abinda zai ishi mutum a yini na adadin kowace rana mutum ɗaya, kowace rana mutum ɗaya. Yan hada na kwanakin aka ba wa mutane adadin yayi nam.
Allah ya sa da alkhairi. Wannan yake cewa idan mutum yana bin liman sallah karatun bayyane, to amma mamu yana can baya baya jin karatun, to shine yake tambaya zai iya yin karatun kamar yadda ake yi a sallah azhar?
Asali daman dai abinda Qur'ani ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa anfitu. Idan ana karanta alqur'ani ku shaurara ku datsu, to zaka saurara ka natsu ne ai idan kana ji ko ba ka bane, to ba a ji gaba daya. Abinda shari'a ta ce zai karatun bayyane, in limai yana karatu ka saurare shi sai dai karanta Fatiha. Wannan ko da ana ji zaka iya karanta Fatiha, dan haka ya halatta ya karanta Fatiha kawai. Zai iya karanta Fatiha. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Shi kuma yake cewa yana so malam ya ba shi shawara, gaskiya wacce yake so wai karatu take yi. Yana son wata da aure ne, to amma wai karatu take yi, shi ne yake so malam ya ba shi shawara.
To wai wannan wai mutane me yake damun su ne?
A malam
shi fa yake son ta, kuma tana karatunta, kuma yana son ta. Shikenan. Ba haramun bane ka so wacce take karatu, sai ka jira ta. Kana da zaɓi, ko ka jira ta gama ka aure ta, tunda Allah ya jarabe kana son ta. Duk wanda yake son abu ba yayi hakuri da shi ba. Ko kuma ka nemi izinin iyayenta su aura maka, ita tana cikin karatu, ka bar ta ci gaba da karatun, tana karatun ta kuna auren ku. In ba za ka iya kodiya ciki ba, ka rabu da ita ka je ka auro wata, in ta gama karatu ka yi ta biyu da ita. Waje.
To malam ko zai ja hankali akwai ma 'yan mata da yawa da zaurawa da suke suna nan a ƙasa suna neman mazajen ne ba sa zuwa matan sun yawa.
To yanzu ga gugan ka wannan shi ya zo ya makale wata kan karatu tana da abin da za ta yi. Yanzu a nan kai zakai ka san adadin mata nawa ne a hannunka wadda suna neman mijin aure.
Wallahi mazan ba sa zuwa, malai ya kamata ya ji hankalin maza.
Ni ma nan a bangare na suna nan barkace kullun neman mijin aure suke. Ai mazajen ne taurin kai ne su. Ka san matsalar mutane ma nan?
A'a.
Ai mutane ba su kirkire ba. Idan mutum ya zo sai ya ce maka malam yi shi 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 wacce yake so. Fara. Doguwa. Fiririya. Ko 'yar dubur-dubur. Me kaza, wani ma in ya raina ma hankali har hancin ta sai ya ga maka me hanci mita kaza ko ko tsawo kaza me kaza me kaza me kaza, duk ya gama lissafo kaloli na giredi, amma shi fa in ka gan shi yanda ka san daga kamfanin gawayi ya fito akramakumullah shi fa bai da waɗannan sifofin gaba daya kuma idan kuɗi ne ma da mata suke auren mutane idan shi shi bai da kuɗin ni dai malam ba zan iya tunawa ba duk matan da suke zuwa wajen mu su ce a samu musu miji wallahi mata suna da karamci suna da mutunci ba zan iya tuna akwai matar da ta ce min wai sai an nemo mata miji mai kyau mai halitta kaza mai halitta kawai ka san me suke cewa bayan Allah mana a sama mun wanda zai iya rike ni a sama mun mai rufin asiri abban abin da mata suke faɗa mai addini mai rufin asiri ba su damu da a kyakkyawa mai kama kaza ba ba laifi bane namiji ya nemi mace mai haske mai kyau din ba laifi bane amma yau mutum ne zai zo ya dame ka ce mai addini yake so da ka tura mai addini ya ce wala kuwa kai wata ba sai ba mana sai ka an samu giredi Allah ya sauƙi za mu yi musu wa'azi yanzu dare ya yi mu je sai nan gaba insha
Allah Allah ya saka alkhairi wannan yake cewa shi ma'aikacin lafiya ne shi ne yake tambaya wai ko ya halatta mata aure ta zo a yi mata allurar family planning ba tare da mijinta ba ko wani muharraminta ba?
Da halatta ba.
To.
Na'am.
Sai tambaya ta gaba yake cewa masu yin alwala a ban ɗaki wanda yake cikin ɗaki bai da ƙazanta sosai mai hukuncin yin haka.
Ba laifi ban ɗakuna na zamani irin wannan masu abin tsugunan da ba a ganin sakarantar ba a gani fulushi ake za a yi alwala a ciki ba laifi ba ne ko irin wancan na gargajiyar ma aka koma gefe za a yi tunda ba a cikin najasar ake ba. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi ɗalibin ilimi ne akwai wata ɗaliba da yake son ta da aure amma sai mahaifinta ya ƙi amincewa saboda genotype ɗinsu ya saba ita SS ce ma'ana tana ma da sikila shi kuma AF ne amma mahaifin ya ce ba zai mata auren dole ba shine idan ta amince a haka duk abin da ya biyo baya babu ruwansa amma ya saurari wani program na wani likita ya ce akan wai suna da maganin genotype da sauransu shine yake so malam ya ba shi shawara.
Na farko dai uba bai yi laifi ba sannan miji bai yi laifi ba ko iyayen yarinya ba su yi laifi ba idan aka zo za a aure aka ce a zo a yi genotype test. A gwada jini a san me mutum kariya ne ko ba kariya ba ne. Mana in sun haɗu akwai matsala? Wannan ba laifi ba ne mun sha yin bayani malamai sun yi bayani akan zaman lafiya a aure. Miji lafiya mata lafiya wannan abin ne da ake so gaskiya don haka duk gidan da ka je neman aure iyayenta suka ce sai an zo da gwaji in an ga kun yi daidai to ya fi muku daidai ya fi dacewa da shari'a kuma ba a saba wa Allah ba. Abu na biyu duk lokacin da aka haɗu ɗin akwai matsaloli haifan 'ya'ya masu sikila ƙarawa al'umma ne nauyi ƙarawa gwamnati ne nauyi da ba ta iya ɗaukan nauyinsu gaba ɗaya da kuma in aka ci kuskure aka faɗo gidan talaka baya iya jurewa wannan larurar mai ciwon sakila kuma galiban mutuwa suke yi ban sani ba saboda ko negligence ɗinmu ko kuma rashin kulawa rashin magani galiban mutuwa suke gaskiya to tunda soyayya kuke yi to ya kamata ku yi soyayyar da in kun haɗu za ku haifi abin da zai zama muku baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa ba. Da haka halal ne a ƙiyin auren saboda wannan. Abu na biyu a likitan da aka ce an ji labari yana iya canja genotype ɗin to ai ilimi ne sai a je a same shi ai ya zo da ilimi ne wanda suka ce ba za a iya canjawa ba iya abin da suka sani kenan. Wanda yake kuma yana iya canjawa to sai a je a gwada a bashi kuɗi ya canja kuma a je a gwada in ya canju ba ƙarya bane ya canju ko matsalan mutane in an kawo abu sai ku inkari duk wanda ya zo da abu na ilimi ya ce ilimi ne a je a probe ɗinsa ga kayan gwaje-gwaje ga manya-manyan likitoci ga basu ilimi a bashi nama a probe ɗinsa in ya tabbata ko da ba daga Ingila yake ko Amerika ba ko daga Spain ko Canada ba a Najeriya yake kun samu mai ilimi ya zo da proof ya zo da innovation ya zo da abu sabo ku karba ku yi aiki da shi na mala
Allah ta kada alkari sai yanzu na duba na tsallake wata tambaya yake cewa a shari'ar musulunci wai daidaito na genotype da dalili ne da za a iya fasa yin aure shi ma dai kamar
eh shari'ar musulunci ai ta zo da maganar lafiya ta zo da maganar lafiya ai wala tulqu bi aydikum ila ta'allukati wa hasinu la darra wala zirar idan an lura da dokokin shari'a da ka'idojin shari'a babu wani abin da ya saba dangane da samun daidaiton jininka lafiya da na watan da in mun hadu zamu iya haifar da wata matsala ilimi ya tabbatar ba ƙarya bane bai ci karo da addinin musulunci ba wallahi wala na'am
Allah ya saka da alkhairi sai wannan yake cewa ina son ƙarin bayani akan wani hadisi gashi nan ya kawo shi qala ibnu bulqin fil badril munir hadisun ne ce iyakum wa kajra ad-diman
na'am shi wannan na gane wannan hadisin wato abinda hadisin yake nufi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kamar yadda ya kawo a riwaya ibn al-mulaqqin ibn al-mulaqqin ne faɗa a cikin littafin sa Badr al-Munir sanannen littafi ne yace hadisin da manzon Allah ya ce iyyakum wa khadara'id dami sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma khadara'ud dami sai ya ba su amsa yace almar'atu alhasna fil manbati as-su'a manzo Allah yace ku nisanci khadra iddamin sai sahabbai suka ce menene khadra iddamin ka samu mace mai kyau amma kuma a matsara mummuna haka hadisin yazo ka je ka samu kyakkyawar mace amma a matasa ko matsala mummuna abin da hadisin yake nufi kar ka je ka auri khadra'ud damin mace mai bataccen nasaba mace mai bataccen tarihi mace wanda ta fito gata da kyau gata da kyau amma ta fito a wuri na kazanta shine iyyakum wa khadra'ud damin asali kalmar khadra'ud damin ana nufin kamar yanzu raƙumi addamin ɗin nake son maka bayani raƙumi saniya cinciya ba suna yin kashi da fitsari ba raƙumi saniya cinciya waɗannan dabbobi suna kashi da fitsari damin ɗin amma sai a samu masara sai ta tsuro a cikin kashin da fitsarin ya kake ganta tun kyau kaga ita masarar idan ka ganta kyakkyawa amma kasanta ba mummuna to hadisin yana nufin kar ka je ka ga mace mai kyan jiki mai kyan halitta amma ta fito daga kasantaccen gida ko mai mummunan tarbiyya ko mai mummunan tarihi ko mai nasaba mara kyau wanda sun yi suna wajen barna da ta'adi malamu suke ce addamin wato kaman abin da ya lazimci wani wuri shi din a sama mai kyau amma a cikin mummuna kamar yadda ake cewa mujminul khamr ne kalmar addamin din daga mujminul khamr lazimul khamr kenan wanda ya lazimci wato shan giya da sauransu to hadisin abin da yake nufi kenan wallahu ta'ala a'lam na'am
Allah ya saka da alkhairi wani yake cewa yana karantar da dalibai matan aure sai ɗaya daga cikin ɗaliban aka yi wa mijinta transfer zuwa wani gari sai ta nemi ya dinga mata karatun ta WhatsApp voice message yana tura mata to sun ma yi wasu littattafai to amma dai shi ya ce kar ta dinga turo masa voice sai dai ta yi rubutu amma shi yana iya mata voice shi ne yake tambaya hakan ya halatta a shari'a
yana amma gaskiya ta sanar da mijinta kar ka yi sai ta nemi izinin miji kuma sai ka yi magana da mijin cewa ya yadda saboda gudun fitina na'am da'awa ne kake yi karantarwa amma ba za ka je ka jefa kanka cikin fitina ba kana da'awa kuma lallai ne malamin islamiyya ku yi nesa da buga waya wa matan aure kuna auren su ku yi nesa kuma ku yi nesa mata suna kiran ku a waya ba tare da izinin mazajensu ba saboda gudun fitina da kare mutunci yanzu kaga wannan abu ne mai kyau ya mata karatu ya biya mata wannan abu ne mai kyau to amma fitina za ta iya zuwa biyowa baya kuma mata ba su da kirki akwai mata marasa kirki wasu suna shigowa da addini su yaudare ka da yawan su wasu ba su da kirki za su shigo maka da sufar addini amma ma'ainta ne mai yaudara ne da ka dole namiji ya zama mai hankali kuma ustaz mai da'awa mai karantarwa kai ya fi cancanta ka zama kana kare mutuncinka kana kare kimanka kar wani ustaz ya je yana biya wata matar aure karatu ba tare da sanin mijinta ba wallahi akwai hadari idan haka ne ta je ta nemi littattafan da kake karantawa a can internet wasu malamin sun karantar wannan babin kenan amma ta ji muryarka ka yi karatu ka fassara hadisi wannan ba laifi amma ka rinka tura mata ana ganin kuna corresponding na text messages da sakokuka a inda hali zaka iya gyarawa wataƙila ka sa wata ƴar uwarka mace ta rinka tura mata kuma ka yi ƙoƙari da kace ta daina maka message gaskiya ka nemi mijinta ku yi magana ko ta haɗa ka da mijin a yi magana ya ce ya yarda kuma dukkan abin da zaka yi ta tsantsan ka yi Allah kiyaye na malam
Allah saka da alkari mai tambaya ta ƙarshe yake cewa wai yana neman fasawa ya ce ya kasance yana neman aikin soja daga 2017 har zuwa yanzu amma Allah bai sa ya dace ba har ya haƙura ma ya fara saduda sai a wani karatunka ya ji ka ƙara ƙarfafa matasa da su nemi aiki a shiga kowane irin aiki duka ka zaburar da su to shi ne ma dai ashe addu'a yake roƙa a wajen malam ko aikin soja ko ma dai wannan ne na ɗamara ne
to Allah ya baka nasara Allah ya baka dacewa kuma ina mimita ana faɗa duk inda saurayi matashi yake a Najeriya ku nemi aikin ɗan sanda samarin mu matasa ku nemi aikin soja ku nemi immigration ku nemi custom ku nemi DSS duk wani aiki na ɗamara da ake kai maza fa ku je ku shiga kar ku zo ku yi da na sani wallahi na san abin da ba ku sani ba ku matasa duk wanda ya samu dama iya ƙarfin ka je ka nemi aikin nan ka shiga da sunan Allah ku yi hakuri da wulakancin da za ku gani ku yi hakuri da kaskancin da ke ciki ku yi hakuri da damuwoyi gobe ku za ku riƙe ƙasar nan idan ba ku shiga ayyukan nan ba za ku jawo mana kaskanci da ci baya da matsaloli wanda za ku gadar wa tattaɓa kunnen kuma masu zuwa akwai bayanai masu yawa akan wannan matsala ta yaran mu matasa ku shiga aikin ɗamara da neman aikin jami'an tsaro kar ku gaji da wulakanci kar ku gaji da duk abin da ake muku ƙasar ku ne ku je ku yi nan gaba ku za ku rike ƙasar kada ku yi wasa ina da jaddada ma kuma tabbasa ka ne idan anan Kano kake to ka curo da takaddunka mu jarraba sa'a mu gani in Allah ya sa mun samu dama sai a nema maka sojan wani Allah insha Allah ta'ala sai ka samu rabo ko shi ko wani abin da ka cika insha Allah ta'ala Allah ya sa a dace in ma ba nan kake ba dai ka turo wa injiniya a jikin sinka da contact ɗinka sai mu ga za a taimaka maka mu ma muna fatan Allah ya ba mu hanyar da za mu iya taimaka maka tunda kana da kishi kuma kana son abu bari in dakata a nan saboda ƙurewar lokaci abin da muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi kuskure muna neman Allah ya mana afuwa akwai wani bayani
ce masu sauraro duka nan muka zo ƙarshen shirin kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku kuma za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye a channel ɗin Dr. Abdullahi Usman gadon kaya da ke YouTube sannan masu turo tambaya za su iya ci gaba da turowa duk da dai sati ɗaya muke da shi wanda suke cikin group na tattawa 1 and 2 na Malam Hafsat za ku iya ci gaba da turowa da kuma number waya ta +234 98 45 95 65 muna godiya ga wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Nasir Muhammad Taraba da Lukman Bello na Waila da kuma Mala Abdullahi babban sakatare wanda yake editing wannan tambayoyi ya ƙara gyara su malam ko ya rufe mana da addu'a wanda suka turo da addu'o'i
subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh